Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah, masu sauraro barkanmu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na tambayoyi da amsoshi. A yau 2 ga watan 2 shekara ta 2024, wannan shine shirin kashi na 11. Muna yi wa akramaka Allahu barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da yammacin wannan Juma'a. Muna muku fatan alkhairi, kuma barkanmu da sake haduwa a wannan fili namu na tambayoyi da amsa. Muna ba da hakuri, mun dan jima ba mu zauna ba, mun dan tsatsallake lokuta ko. So muna fatan Allah sa mana albarka cikin abinda zamu fada. Injiniya, bismillah.
To, ba tare da bata lokaci ba, zamu shiga cikin shirin. Wannan akramaka Allah yake cewa wai shi soja ne suna zama a checkpoint kamar yadda yace a bakin boda. Haye bayani yace suna hada kudi a kusan awa nawa, kudi da yawa suke hada, ya ambaci kudin. Sannan yace a rana suna hada kudi sosai kamar wajen 600,000 kamar yadda ya fada. Voice note ma ya turo, shine yake tambaya wai me halaccin wannan kudin.
To, na farko dai shi wannan soja da shi da makamantansu, muna musu addu'a, Allah ya musu albarka, Allah ya dada karfafan su, kuma muna fatan samun irin waɗannan sojoji da ƴan sanda da migration da customs da sauran DSS da sauran su musulmi waɗanda suke da kishin addini, kuma suna tunanin halal din su da haram din su a cikin aikin su. Wannan shine corruption da ake fada, ko a turanci, ko a boko, ko a gwamnatance, ba ma wai a wajen Allah ba, a gwamnati ma haram ne kudin ai. Bribe, wato cin hanci da rashawa, wanda ba wata gwamnati da aka yi face sai ta yi kokari ta yi ta magana, ko da ba ta aiki sai ta yi ta magana akan rashin halaccin cin hanci da rashawa. So, abun mamaki kwarai injiniya a ce wannan kodiki ya yi imani ya fada ce ashe kudi ake tarawa haka daiwa, 100,000 kaza, wajen 600,000, 1,000,000 ɗaya ma wasu ne. To, masha Allah, waɗannan su ne masu tatse bayan Allah kenan, masu shiga da fita. To, saƙo ya ishe muku ƴan uwa, muna alfahari da samuwar ku a cikin aikin soja, ko ɗan sanda, ko immigration, ko ma whatsoever. Samuwar ku a cikin wannan sana'a abu ne mai kyau ƙwarai da gaske, amma wallahi duk mutumin da ya zo ya shiga wannan sana'a bai kokari ya ci halal ba, zai lalata rayuwarsa, kuma kudin haram ba za su taɓa maka amfani ba, ba za su yi maka albarka ba. Wannan kudi da ake karɓa kudi ne na haram, kudin da kuke karɓa a bakin boda, ko a checkpoint, ko a duk inda kuke zuwa, mutane suna ɗaukan kudi suna ba ku, kuna karɓa, kuna tarawa kanku, masifa ne wallahi. Kuma inni lakum nasihun amin, ne muku nasiha tare da aminci. Dalilaina akan haka shine duk wanda aka tura shi wannan guri yana da albashinsa, ba wani soja, ba wani ɗan sandan da bai da albashi, yana da albashi, ana biyanka duk abinda aka dora ka, ana biyanka, ana ɗaukan nauyinka, sai ka je kuma kana karɓan wani abu bayan wannan ya zama haram. Kuma manzon Allah yana faɗa a cikin hadisi, kullu lahmin nabata bil haram fannaru aula bihi, duk tsoka, duk naman da ya ginu da haram, wuta ce tafi cancanta ta cinye wannan ainihin nama din. Don haka da soja da ɗan sanda da immigration da custom da koma waye da kuke tsare hanya, ana ɗaukan kuɗi ana baku, wannan kuɗi wadda ba gwamnati ce ta ce a biya kuɗin ba, yawwa, inda gwamnati ce ta ce a biya kuɗin da doka da oda, to ɗan ƙasa dole ya biya, ko dai haraji ne ko wani abu. Amma wannan in an zo ba kuma a ɓoye kuke karɓa, kun san ba kuɗi ne na halal ba, kuma ba kowace mota take baku ba, idan manya sun zo ba ku cewa a baku, don kuna jin tsoron kar ku je a baku aikin ku tafi da shi. So, kaga wannan akwai haɗari ƙwarai-ƙwarai da gaske, kuma ita haram, illarta duk wanda yake cin haram, ko addu'an yi Allah baya karɓa. Kuma duk wanda yake cin haram, alƙawari ne in ya mutu sai ya shiga cikin wuta. Don haka mu ne muku nasiha a duk inda kuke da ku da shugabanninku waɗanda suke ci a haɗa musu wannan kuɗi, wallahi tallahi kuna cin haram ne ba daidai ba ne. Kuma yanzu wannan yana cikin abin da ke damun mu a kasar nan, cin hanci da rashawa. Duk wanda zai zo ka je a biya kuɗin ka'ida na gwamnati, kuma a zo ana karɓan kuɗin haram, in baka bayar ba a wulakanta ka. Ku ci mutuncin masu mutunci, ku tozarta waɗanda bai kamata a tozarta su ba, ku wulakanta waɗanda Allah ya ɗaukaka darajar su, saboda ba su ba ku wani abu, wannan ba daidai ba ne. Kuma muna fatan hukuma za ta sa ido a kan wannan. Kuma duk wanda aka ce ba da wannan kuɗi, in bai bayar ba bai fai laifi ba, in ya ga zai iya kuɓuta ya ƙi ya bayar ba tare da an wulakanta shi ba, kar ya bayar. Kuma duk wani jami'in tsaro da ya wulakanta wani saboda bai ba da wannan kuɗin ba, to wallahi tallahi sai Allah ya bi masa hakkinsa. Kuma muna kira ga hukumomi da shugabannin waɗannan ma'aikatu waɗanda suke tura ƙananan ma'aikata, suna karɓa musu kuɗi a bakin titi, suna karɓan kuɗi a hannun direbobi, suna karɓan kuɗi a hannun mutane, wallahi ku ji tsoron Allah. Kuma wallahi sai Allah ya tambaye ku, kuma Allah bai zai bari ba. Ku yi haƙuri, fatawa ce dole mu faɗi gaskiya ko da daɗi ko babu daɗi a kai. Muna cutuwa ƙwarai a Najeriya akan wannan harkar cin hanci da rashawa. Abubuwa sun lalace, mutane sun lalace, ba abin da suke so illa su ci haram. Ba abin da haram za ta yi maka in banda ta jefa ka cikin baƙin ciki da tashin hankali da damuwa a nan duniya da kuma lahira. Muna fatan Allah kiyaye mu, Allah kare mu. Amma duk kuɗin da gwamnati ce ta ce a bayar za ka biya, ko a banki yanzu kamar Rural Safety suna kama mutum su ce biya tara, wannan halal ne. Kaga ba aljihun wani ɗan ƙasa ka kai ba, aljihun gwamnati ne a baka da receipt da komai cewa ka biya. Amma duk kuɗin da zaka ba wani ma'aikaci ya karɓa ya soke aljihunsa, cin hanci ne, haram ne. Sannan shi wanda aka sa ya bayar ɗin, to ba yanda zai yi, in baka bayar ba su ɓata ma lokaci, in kai ka ɗauka ka bayar ba haramun kai ba, zalunta ka akai, kuma tilasta maka akai, kuma Allah sai ya baka hakkinka. Shi wanda ya ci ɗin shi ne ainihin wato ya ci haram. Kamar yanzu aiki ne ai mallam, ka je ka yi interview, ka cancanta masu karatu irin naku ake so, ka yi komai ka ci jarabawa, amma wallahi sai a zo a ce da kai ko ka bada miliyan kaza ko in baka bayar ba ba za ka samu ba. To sai kaga cewa in baka ba su ba za ka samu ba, sai ka je ka ba su kai, Allah ya isa. Kuma insha Allah ta'ala Allah zai biya ka aikinka. A lokacin su suka ci hanci, kai baka bada cin hanci da rashawa ba, dan hakkinka ne ka cancanta. Abinda ake nufi da cin hanci da rashawa, ka bayar da wani kuɗi a baka abinda baka cancance shi ba. Kaga wannan ya zama laifi, Allah ya kare mu, Allah ya ganar da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta biyu daga ƙasar waje ya turo ta, ya ce suna zaune a US, ya ce to amma suna shan wahala wajen mallakar takardar da zama ɗan can. Ya ce suna da hanyoyi guda uku da suke bi wajen karɓa, to yake tambaya wai a duba mai wace ce tafi sauƙi ko halaccinta. Ya ce hanya ta farko da suke yi shine su auri 'yar can, watan Baturiya kenan. In suka auri 'yar can suka haihu da ita, to sun zama 'yan Turai. Na biyu kuma ya ce ko dai ya yi alaƙa da wata 'yar can ɗin ya haihu da ita ba tare da aure ba. Sannan na uku ya ce su samu wanda suke musulmai, wanda suke da aure, idan an yi ciki sai su je a yi rijistar ɗin nan a matsayin ɗan mutum ne. So idan an haihu ɗan zai ci gaba da amfani da sunan mutumin wanda ya biya kuɗin, zai biya iyayen ɗan da aka haifa kenan, zai biya su kuɗi. Ya ce ya kai sai family ya kai dai wajen miliyan 10 miliyan 20 kuɗin Najeriya da suke biya. Daga baya yaron bayan ya shekara 18 sai ya je ya canza suna. Shine ke tambaya halaccin haka.
Duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba su halatta ba, in banda na farko. Na farko ya halatta ka aure ta, ka aure 'yar can ɗin, ka aure 'yar can ɗin don ka je ka samu takardar, shine fa sauki. Shine fa sauki, amma duk waɗannan hanyoyin da ku bi haramtattun hanyoyi ne, akwai ƙarya a ciki, kuma akwai ainihin wato faɗin abin da yake ba daidai ba, wallahu ta'ala alam.
To Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa sun rabu da mijinta, to amma wai sun ci gaba da yin alaƙa ta aure har ya kai yanzu tana da cikin shi wata 8. Shine wai take tambaya wai mai hukuncin hakan abin da suke aikatawa.
Kai ma zan maka gyara, ya zaka ce alaƙar aure, alaƙar banza dai. Alaƙar banza dai. Mana sun rabu kuma sun ci gaba da yin alaƙa, zina ne. Kuma wannan ɗa ba halattaccen ɗa bane ba. Kuma muna kira ga zawarawa ku ji tsoron Allah, don ana yawan kawo fatawowi da ainihin wato tambayoyi akan irin wannan tsiya ta kula shigantaka da wasu daga cikin zawarawa suke, sai mace ta rabu da mijinta bayan sun rabu, kuma yazo ya rinka daukan ta a mota yana kai ta guest house yana kwanciya da ita. Wallahi shame on you, inji Bature, kunya kun kunyata kun wulakanta, kuma wallahi Allah bai zai bar kuma. Mazinaci baya albarka, mazinaci ba ta albarka, wallahi kuna cikin fushin Allah, kuma Allah ya yi wadare da irin wannan rayuwa da kuke yi. Haka ake irin wannan dabi'a, wasu kuma su je su sha maganin da zai hana su dauke cikin, ba za ma ka fahimta sun yi abun ba. Da haka wannan da haramtaccen da ne, alakar ki da shi haramtacciyar alaka ne. Ki ji tsoron Allah, ki ji tsoron mutuwar ki da haduwan ki da Allah tabaraka wataala. Allah ya kare mu. Da a ce akwai hukunci na shari'a da ya kamata a zazzabge su da tsumagu, masu aure ne ma kashe ku ya kamata a yi. Wannan shine hukuncin mazinaci mai aure, kisa gawawwaki ne ku kuke yawo a bakin titi kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da ba aure ne azzaniyatu wazzani, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, bulala 100 mara aure. Amma duk wanda yake mai aure ne in yayi zina, hukuncin sa a kashe shi. Duk laifin da shari'a ta kai har za a ce a kashe mutum, to wannan ba karamin laifi bane ba. Allah kare mu.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce su bi ne a wajen mijinta, amaryar jami'a take yi. Ta ce wallahi kullun a wajen amarya yake cin abincin rana. Ta ce yanzu to amarya ta tafi wankan jego gida, to kwata-kwata baya dawowa gidan sai 11. Ta ce dan Allah a bata shawara me kamata ta yi.
To amma injiniya ya kamata a yi bayani, ko dai ita din ma'aikaciya ce bata zama a gida.
A zaune take a gida.
To wannan zalunci ne a ce kai Allah sau ya maza dai. Wato lamarin maza a wannan zamani, wallahi ku ji tsoron Allah. Maza ku ji tsoron Allah, masu mata biyu, masu mata uku, ku ji tsoron Allah. Ku kiyaye amanar Allah. Yanzu daidai ne mutum ya waye kullum a ɗakin wata zai je ci abincin rana. Ita kuma wannan ta zama gwanjo, ta zama tsumma. To yanzu gashi bata nan, ta tafi wanka, kuma kai ka zo baka zuwa ka ci abinci a ɗakin wace din. Ya zalunce ki hajiya, ya shiga hakkinki, ya cuce ki. Sai dai ki masa addu'a, Allah shirye da shi, Allah ganar da shi. Kuma muna kiran maza waɗanda suke aure ɗaya ko biyu, ya kamata su yi adalci. Duk wanda ya yi aure bai adalci ba, wannan auren sai ya zama dalilin kai shi wutar jahannama. Yawwa, duk wanda yake da mata sama da ɗaya, famala ila ihdahunna a hadisi, ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikin matan nan, to zai tashi ranar tashin alkiyama ɓangaren jikinsa guda yana jan ƙasa, ya zama skeleton, kafin ya shiga kuma Allah ya taimai azaba a cikin gidansa na wuta. Allah kiyaye mu da kiyayewarsa. Allah ya tsare mu.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa suna zaune da mijinta, sai ya nemi kuɗi kusan miliyan ɗaya don kasuwanci sai ta bashi. To yanzu abin da ake magana wai ba kuɗin ba kasuwancin, shine take tambaya wai ya halatta ta nemi saki saboda ya cutar da ita sosai, kuma yanzu ba ta da hali.
Lokacin da zaki bashi kuɗin, me yasa baki rubutu takarda kike fatawa ba? Ai matsalar ku kenan. Ai da zaki zo namijin wannan zamani ya nemi miliyan ɗaya a wajen ki, wataƙila ma soyayya ta ɗauke ta ta bashi kyauta, ba a sani ba, ta zo ta ce a biya ta kuɗin ta. Idan kyauta kika bashi babu komai, ba su kin kashe auren ki ba. Idan kuma a matsayin bashi ne kika bashi, to ya kamata a yi rubutu dan akwai bashi tsakanin miji da mata. Ba inda shari'a ta ce wai mace ba za ta iya ba mijinta bashi ba, ko ba zai iya cin bashin ta ba, ko ta ci bashin sa ba. Za a iya yin wannan. To yanzu gashi babu kuɗin, kuma gashi akwai auren, bana baki shawara ki kashe auren ki akan miliyan ɗaya, dan auren naki yafi ƙarfin miliyan ɗaya. Mutuncin auren da ladan auren yafi ƙarfin miliyan ɗaya. Ki takura masa, ki matsanta masa, ya biya ki kuɗin ki ta hanyar ladabi da biyayya da girmamawa. Hakkinsa na miji na aure a bashi, hakkinsa na jagoranki ki bashi, ki girmama shi, ki masa duk abin da zai. Amma in an zo kuma hakkinki na kuɗi, kuma ki matsanta ya biya ki kuɗinki. Dan ba laifi bane idan mace miji ya ci kuɗinta ta nemi ya biya ta hakkinta, wannan ba laifi bane, ba saba Allah ba, ba kuma kuskure akai ba. Ki ta matsanta masa sai kin karɓi kuɗinki, inda hali inda hanyar da zaki iya wabtaran kudinki ki wabtari kudinki aurenki iya nan daram da kam shefu alkhairi amma dan ya cinye miki miliyan 1 ki ce wai zaki kashe aurenki rabu da shi bana baki shawara idan ma babu kudin ya cinye su ne ai addu'a Allah ya kawo masa daren da isa mu wadata karki bari ya ƙara aure sai ya biya ki kudinki dan ba karamin aikin su bane ana bin su bashin da ya samu kudin wallahi ka jiya jiya karo aure kadan daga aikin su kenan mazan wannan zamani Allah shirye mu da mu da su gaba daya dan haka karki kashe aurenki akan miliyan 1 karki fada da shi kawai ki ba hanyar da ta dace inda za iya matse shi ya baki kudinki aurenki kuma yana nan Allah ya mana afuwa kuma amma in kin zo matse shi in kika matse shi kiga zai matse har da auren naki to wanda ki ba hankali saboda wallahi wani zai iya takura zai iya sallamanta wallahi eh Allah ke
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba namiji ne yake cewa iyayensa ne suke sanya aure wacce baya so wai saboda yar uwarsa ce to shine yake tambaya zai iya ce musu a'a
to idan zai iya musu ladabi ya gaya wa zuciyarsa ya tilasta wa zuciyarsa ya aure ta ya dawo ya so ta din tunda da in mutum baya son abu zai iya sa daga baya ya dawo yana son abun ai in har zaka iya sa zuciyar taka ta yi hakuri ka aure ta dan biyayya ga iyayenka wannan abu ne mai kyau kwarai ka zama dan kwarai mai ladabi da biyayya saboda an ce mu bi iyayenmu mu kyautata musu mu faranta musu kada mu bakanta musu rai kar musu abin da ba daidai ba idan kuma kaga ba zaka iya ba to da ka je ka aure ta ka zalunce ta kai wa babanka biyayya ka aure ta kuma ita wannan ka zalunce ta to gwanda kai yi wa mahaifinka bayani cewa baka santa kuma ka ki aurenta anan gurin Allah bai zai kama ka da laifi ba cewa ka saba wa mahaifinka ya baka shawaran mata ka yi kabi dan ba inda aka ce dole sai matar da babanka yake so ita zaka aura ba inda aka ce dole sai matar da mahaifiyarka take so ita zaka aura a'a suna iya ba da shawara ku dan ba dole bane abi da haka yana da kyau iyaye su gane cewa aure qur'ani cewa fanki hu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ku aure abin da ya muku dadi mana shi wanda zai auren shine aka bashi dama ya zaba abin da ya ga ya masa abin da ya kwanta masa a rai irin matar da yake so irin yarinyar da ya ga tayi masa a tarbiya tayi masa a ladabi tayi masa a sifa tayi masa a komai to ita zaka aura wannan kai din mai auren kai ne shari'a ta baka daman ka zaba ba babanka ba ba mahaifiyarka ko mai gidanka ba kowai ba amma su ma an ba su daman su baka shawara kamar yadda abokinka zai iya baka shawara kamar yadda kaninka zai iya baka shawara to wanda aka ce ya baka shawara kuma bai kamata ya tilasta maka in ya baka shawara ya ce dole sai ka bi ba gaskiya dan uwana idan iyayenka suka matsanta maka a wannan baiwar Allah to ba su kyauta maka ba kuma ba su yi maka daidai ba amma in zaka iya musu biyayya ka musu biyayya ka aure ta ka kula da ita kakka shiga hakinta kakka mai da ita ta zama bola to kai auren shine shawara kuma shine fatuwar idan kuma kana gani ko ka aure ta zaka zalunce ta saboda injiniya idan mutun ya auri mace baya santa baya iya kulawa da ita gaskiya yawa mutun dole sai kaga ya tawaye mataki ko ga ta ishe shi ko ga ya kaurace mata ko kuma duk abin da ta yi hauta da fada ya taulakanta ta to gaskiya mutun in ya san zai wannan to gwandama wato kar ma iji auren ka ba su hakuri iyayenka ka tura abokanan su ko ƴan uwansu ko malaman su ba su hakuri kar kai wannan auren kada kai wannan auren dan ku tabbas idan ka auri yarinyar nan ka je ka cutar da ita ka shiga hakinta to fa Allah bai zai kyale ka ba Allah bai zai bari ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ce ta biyu a wajen mijinta to tunda yayi auren tace wajen October tace 2022 kusan kenan shekara biyu shekara ɗaya da wani abu yanzu to baya iya gamsar da ita tace a gwaji biyar bai fi sau ɗaya ba sai ya ƙara aure to bayan ya ƙara auren waccan mata ita ma lafiya ƙalau amma ita in dai girkin ta ne aka zo baya iya gamsar da ita tace tana cutuwa amma shi lafiyar sa ƙalau duk inda ya je wajen sauran matan yana iya alaka aure da su shine take tambaya za ta iya tambayan saki sannan kuma wai ita za ta riƙe yaran
to irin wannan abun yana faruwa lokacin da aka ga miji ba iya gamsar da matarsa akwai abubuwa kamar haka na farko dai wala Allah ba shi da lafiya bai da lafiya da yawa kuma yau daga cikin maza ba su da lafiya za ka gan su tim a titi a waje, kaga mutum ya sha kwalliya gashi nan cikakken mutum a zahiri, amma kuma ba namiji bane a shimfida. Ciwo ya kashe shi, zaki da maiƙo ya gama kashe shi, da larurorin zamani sun gama kashe shi. To kaga wannan mutumin bai halatta ya ƙara aure ba a wannan yanayi saboda bai da lafiya. Kuma yana cikin sharadin yin aure tsakanin ma'aurata dole su zama suna da lafiya dukansu. Sai dai in macen ta ga dama za ta yi aurensa a haka bai da lafiya. To kin ga ke ya cutar da ke kuma ya cutar da amaryar da ya karo din. Ba mamaki sauran matan ma burin-burin yake musu. Jaraba ce kawai irin ta dan adam babu lafiyar, amma sai a ce sai an ji an yi. Daya kenan. Na biyu ko kuma ya gaji da ke ne gaskiya. Idan mutum ya gaji da riga sai ga ya daina sata. In ya gaji da motar sai ya daina hawan motar. Idan ya gaji da abu sai ga ya watsar da shi ba mu'amala da shi. Ina jin tsoron ko dai mijinki ya gaji da ke sababin gajiyar kuma da ke wataƙila ko dai ƙazantarki ko rashin ladabinki ko rashin kulawa da jikinki ko kuma kullum abu ɗaya yake gani baya samun wani canji a tattare da ke. Duka waɗannan dalilai ne da suke sa namiji ya iya gajiya da mace. Da haka ina ja muku kunne ya ku iyayena mata, namiji sai da canji, namiji sai da caccanja al'amura, sai da logogi, sai da dabaru. Namijin zamani sai da kulawa da jiki, sai da kulawa da ainihin mu'amala ta auratayya. A yi ta yi bashi nishaɗi, ta caccanja masa abubuwa yadda zai samu gamsuwa. To zai ɗan ɗaga miki ƙafa, ki ɗan daɗe kina shan ruwa, kafin kuma zai ɗebo miki wacce za ta zo ta yi ajalin aurenki. Musamman a irin wannan zamani, matan da ake aura marasa tsoron Allah, wasu ƙoƙari su yi sun shigo su yi ajalin auren uwar gida wacce take cikin gida. To in ba haka ba kuma to akwai sihiri. In dai a iya ɗakin ki ne baya iya yi miki haka, to baya iya gamsar da ke, to ko san mu aka yi masa. To a nan gurin gaskiya bai halatta ki ne musaki ba a kai tsaye, tunda bai da san mu aka yi masa, sai a taimake shi ya nemi magani. Amma in ba wannan bane ba, kika ga ba za ki iya zama ba, za ki cutu, za ki iya neman saki ba laifi ba ne. Kai ko san mu ma aka yi masa, kika ga ba za ki iya jurewa har ya warke ba. Kina da ƴanci, babu tilas a cikin zaman aure kwata-kwata. Ba wani dole, da haka zaki iya neman takarda ya sauƙaƙe miki in kin ga zaki iya shiga cikin halaka da taɓewa. Wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan tambaya ta gaba yake cewa bai ya kasance idan kwana ya hada shi da abokinsa sai ya je ya zira mai hannu a cikin wandansa ya dinga mai wasa da gabansa ba tare da abokin ya sani ba. Wai shi ne yake tambaya shin ya yi luwaɗi kenan, sannan kuma yake cewa ya yi nadama yanzu, wai sai ya je ya nemi yafiyar abokin nasa.
Sai ka tuba kawai ga Allah tunda ka riga ka yi. Shi wannan abokin wani irin mutum ne? Kamar jaki haka. Mutum yana kwance wani ya sa maka hannu a gabanka yana maka wasa da shi baka farka ba. Kai, ko dai shi ma din yana yi so a yi masa din, ko yana sani ko da yaddarsa. To a layi halin yanzu dai shi mai yin laifin ne yake tambaya? Ba sai ka je ka gaya masa ba, wataƙila ma yana sani kake masa bai ma magana ba. Da yake ya ga kai ma mutumin banza ne, to shi ma sai zama mutum banza ya goyi bayan ka kenan. Amma dai a lokacin da kake aikin ne ka zama mutum banza, dukan tun da ka tuba ka zama mutumin arziki, mutumin kirki. Yana maka murna ka tuba ka yi nadama, yana maka murna kuma yana maka fatan Allah ya karɓi tubanka. Kawai ba abin da za ka yi illa ka ce astaghfirullah ka koma ka daina yi. Kuma irin wannan zina ce ai. Annabi ya ce wal yadu tazni wa zinahal batsh. Kamar luwaɗin ne ai. Hannu ma yana yin zina. Menene zinar hannu? Shine ya rungumi abu ko ya kama. Allahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai saurayinta ne ya taba mata mamanta wai ba tare da ta ankara ba. Shine take tambaya wai mai hukuncin, amma tana cikin damuwa ta ce wallahi ta kasa samun, wai Allah zai hukunta ta, ta kasa samun kwanciyar hankali.
Wallahi wallahi ni dai ina ta fadakarwa kullun ina maimaitawa musamman wa'azuka na mata da muke. Yan mata wallahi sai kun bi a hankali. Samarin wannan zamani akwai mayaudara, akwai marasa tsoron Allah, akwai wanda zai amfani da soyayyar da kike masa ya yaudare ke ci amananki. Kuma yanzu haka injina ba mamaki. Wallahi nake ga ma iya sane ba wai kuskure bane. Yana sane sa hannu ya taba mata. Kina da imani gaskiya. Allah ya kara miki imani, ki istighfari ki tuba. Amma wannan saurayin akwai alamar tambaya akan sa. Kin ga yanzu ya zo taba miki dinnan ba mamaki ko bayan ya aure ki in ya samu wata zai je taba mata. Duk saurayin da aka ga kafin ai aure bai da kariya, bai da tsantseni, baya kiyayewa, to wannan yana da hadari a cikin sha'anin sa. Ina baki shawara ki mai wa'azi, ki ja masa kunne, ki ce masa kar ya sake miki wannan, ko ba za ki yarda da wannan ba. kuma idan ya sake miki wannan za ku rabu da shi ki gaya masa karar kar ki boye masa kuma kar wata yarinya budurwa ta aminta wani saurayi saboda yana neman ta da aure ya sa hannu ya taba ta ballantana yayi zai taba mata wani private part dinta ba daidai bane akwai hadari kwarai da gaske ki nemi gafara ubangiji kin yi nadama alamar tuba ne ki nemi Allah ya yafe miki amma ke ma din ba mamaki da naki laifin kina ina bacci kike yasa miki hannu ya taba ya kuka ya akai baki kautar da hannunsa ba ya akai baki nuna masa damuwarki da bashin ranki akan wannan ba wal iyazu billah haka akai mun wata fatawa kwanan nan wata yarinya irin wannan ta abin nan saurayi yazo ya yaudare ta aka gama komai mallan ana zuwa yana gaida iyayenta yana komai da komai wallahi mallan sai da ta kai ga an saka ranar aure an saka ranar aure ana jira wata ran yaudare ta sai da ije kwanta da ita su ƴan matan wannan zamanin mallan da yawa daga cikin su suna da bala'in rauni shi yasa kullun ina fada kowane uba ya sa ido akan iyarsa mu kiyaye yaran nan muke gani wata wallahi da an dandana mata abun taji dadi ci gaba take dai Allah shirye da ku Allah ganar da ku haka saurayin nan mallan izo iyo dare ta sai da ije ilalata da ita kuma lalatan ma mallan sai da ije har cikin gidan su ilalata da ita yanzu lalacewa ta kai ga mallan Allah ka tsare mu mutun ya shigo har cikin gidanka yazo ilalata maka yarka ya tafi babu wulakancin da ya wuce irin wannan saurayi yazo har gidan budurwarsa yayi zina da ita ya juya tafi mahallu shahid bayan ya gama barnan nan da ita kawai sai ya ce mata shi fa gaskiya ta hakuri bai zai iya aurenta ba an samu matsala bai zai iya aurenta ba ta sha kukanta ta gama ta neme shi kuma ta rasa to kadan daga cikin sharrin samarin wannan zamani kadan daga cikin yaudaran maza da ku mata har yanzu ba ku hankalta ba kuna rashin hankali kuna shirme kuna barin maza kuna ba su dama suna lalata da ku daga baya sai ya gama lalata ki ya gudu ya tafi ya je nemo ta kawarki kuma ya dade lalata ta Allah shiryar ki kuma ki kara tuba Allah ya yafe miki Allah ya miki afuwa Allah shiryar da shi matashin saurayin naki
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai tazo kuskuren baki ne tana tunanin sai take tunanin ta hadiyar ruwan take ta kokonto amma dai tana tunanin ta zubar to shine azumi take kuma shine take tambaya wai mai hukuncin azuminta
na farilla ko na fila
to ba tai bayani ba gaskiya ina ga na farilla ne
idan na farilla ne za ki kira mu guda daya idan na nafila ne kuma kina sani kika yi to dan mai nafila yana da daman ya karya azumin sa in kuma akan kuskure ne dai sai an rama guda daya kawai duk wanda ya kuskure a ya ainihin wato ya karya azumi zai abun amma in mantawa tai kuma ta sha to wannan ba sai ta rama ba shi ma na farilla in mantawa tai ta sha kukula mantuwa akwai mantuwa mutun ya manta cewa yana azumi sai ya dauka sai ya sha to wannan manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi man nasiya fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu wanda imanta ya ci ko ya sha kawai ya ci gaba da yin azumin sa Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi babu wata damuwa akan wannan wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa sana'ar hatsi yake yi so ya kasance yana siya sai ya aje idan ya daga sai ya saida shine yake tambaya ya halaccin haka
shi boye hatsi boye abinci wanda aka hana shine wanda za a yi shi mai yawan gaske mutane da yawa sun muna na fahimta akan wannan mai yawan gaske hadisin da yake magana akan boye abinci ko halashin halacci shine mai yawa wanda idan mutum ya je ya saya hatsin garin zai girgiza kuma zai determining wato farashin ya daukaka ya karu to wannan shine aka haramta amma dan yan buhuna da mutum ya saya ya aje wannan babu laifi bai da bambanci da rago da ka saya ramin mai kai ta ciyar da shi kace baraka sai da shi ba sai yayi tsada ka siyar sannan kuma shi ma iya hatsi ne iya abinci ne abinda ba abinci bane kai tsaye yanzu kaman barkwano kaga ba za ka ce abinci bane kai tsaye akwai ana abinda za a iya rayuwa babu shi to wannan ko mutum ya ajiye shi kamar irin su ridi wannan ba matsala bane idan mutum ya ajiye shi yawa su a kullun mutane su kula ajiye abinci da aka haramta shine kaman manyan yan kasuwa wanda in suka je kauye guda za su iya sai abincin ko gari guda za su iya sai abincin wanda kuma dole ne in sun debe shi a kasuwa farashin sai yayi sama kamar yadda malaman economics suke fada duk lokacin da aka samu demand bukata ta yawa to za a samu scarcity scarcity shine karancin abu to idan sayan da mutum yayi ya ajiye yayi yawa ta yadda zai iya illata kasuwa to wannan shine haram amma wanda zaka je ka siya ma a garin kuma ba san ka siya ba ko ka ajiye ma a kauyen ku ba san ka ajiye wannan ba haramun bane wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa dan uwansa ne ya samu hadarin mota to har ya kai mutum biyu sun rasu ya kashe mutum biyu kenan shine yake tambaya azumin da zai yi 60 zai yi ko guda 120
guda 120 zai guda 120 zai shine abin da yafi inganci dai ni dai a cikin abin da na karanta na fi gamsuwa da shi duk da akwai masu bayanai cewa idan kisa ne na ganganci ba na ganganci ba na kuskure ne zai iya yin azumin mutum daya da sauransu wasu malaman suna bada fatawa akan haka to amma ni gaskiya ba na iya bada fatawa akan wannan kai tsaye da ina bada fatawa akai to amma akwai abin da na karanta na gani cewa yadda malamai suke sa a yi bincike ma a kasashen da aka ci gaba kafin ma a yadda cewa kisan ma na kuskure ne sai an bincika motar ka lafiyarta kalau a lokacin da kake gudun nan kana bin ka'idar da gwamnati ta saka ka'idar road safety ka'idar yan masu kula da hanya sannan ba ka gyangyadi a lokacin sannan tayar motar ka lafiyarta kalau motar ka injin ta lafiya lau sannan babu wata alama da aka nuna maka na cewa ga mutane nan a lokacin da zaka zo kai wannan hadarin ba alama ko wani bomb ko wani alama na signboard da aka nuna dole sai an tabbatar da waɗannan abubuwan kafin a yadda ma kisan na kuskure ne to yanzu wannan wa zai gaya maka wannan kawai mutum ce maka zai yayi kuskure ya kashe mutum eh so ya kamata a kiyaye duk wanda yaje kashe wani to akwai azumi fa akan shi wallahi ta'ala ma'alam amma za mu ci gaba da karatu za mu ci gaba da bincike insha Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya gane da mu su akwai azumi 120 akan kace a ji ai ta fama Allah ya maka afuwa Allah ya mana afuwa na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa bai tunda sai aure da mijinta yake ta aka mata allura planning na wata uku to tace yanzu allura ta kare wata biyu kenan bata yi al'ada ba sannan duk sanda tace masa za ta sha maganin da al'adar ta za ta zo sai sun yi fada da shi shine take cewa ya halatta ta sha bita sani ba ko ku tabi umarnin sa haka
to ai injiniya watakila tunda bata yi al'ada ba to kila an samu rabo ne ai
ai akwai planning akwai allura planning
to ba ta kare ba
eh ai al'ada ba ta zo ba
okay bata yi al'ada ba
al'ada ba
oh mana har lokacin ta ya kare amma bata yi al'ada ba to na farko kin ga da lokacin da zaki sha maganin ko allura sai ki dan rubuto mana tambayar ai matsalar ku ba ku yin tambaya kafin ku aikata abu sai kun aikata kun samu matsala sai kuke dawowa duk wacce za ta yi planning ta je ta nemi shawarar likita a duba mata wanda ya dace da ita akwai wanda allura ne ya dace da ita akwai wanda kwaya ne ya dace da ita akwai wanda implant ake sawa akwai wanda wane ne ake ga sunan kala-kala dai wannan kuma bayan malamin addinin musulunci ya bada fatawa cewa ya halatta ki wannan planning din duk mace da za ta yi planning ta dauki mijinta su je wajen malami na addinin musulunci su yi bayanin situation da yanayin da suke ciki ko su kira shi a waya su ce malam muna so za mu yi tsarin iyali malamin zai tambaya ya ji da wani larura ne za ku yi wannan tsarin iyalin akwai larurori akwai dalilai da suke sa a halatta a yi wannan tsarin iyalin to amma idan ba a yi wannan ba sai aka zo aka faɗa matsala kuma to kun ga mutum shi zai girbi abin da ya je shuka kenan to abu na biyu yanzu ta shekara nawa
wata ta kara wajen yanzu watan ta biyar da auren kenan
a to ai wannan ita ta jawo kanta gaskiya kin yi kuskure asali ma kamar yadda na taba ji wani likita yana bayani ai kwata-kwata ma ba a so ma mace ma hadari ne mace ma ta fara yin plan
daga
yin aurenta kar ki yadda wani ya soka miki allura daga sabon aurenki kar ki yadda wani ya baki wata kwaya wai kar a haihu kenan ke kawai an aure ki ne kawai don a ji daɗi da ke me ribar ki a auren in baki haihu ba abinda mata da yawa ba sa ganewa wallahi duk macen da tayi aure bata haihu da wani ba, baki da riba a tattare da shi, akwai ladan aure tabbas, amma zai zo ya hana ki haihuwar, yazo wata kuma ta miƙe kafa ta ta tare yaya, in yazo ya fadi ya mutu kina kallo sai dai su baki ɗaya bisa takwas, shi ma ki je ki tarayya dake da kishiyarki, babu wani abin da zaki samu, kuma danki shine gatanki ai, bayan Allah tabaraka wa ta'ala dan da zaki haifa shine wanda zai rufa miki asiri ya taimake ki, bayan kulawar Allah da rufin asirin Allah tabaraka wa ta'ala. Da haka ku daina yadda mazajen ku suna sa ku kuna yin planning a dole dole ba tare da kun yi yarjejeniya ba, ka'ida a shari'a ai namiji ma baya yin planning wa matarsa sai ta yadda, ai ana yin azalo, ai azalo shine mutum in yana saduwa da mace lokacin da zai inzali sai ya zare gaban sa kar inzali a cikin jikin matarsa. Ina fata ana fahimta, to sai da izinin matar, sai in ta yadda ai, to dan me yasa yanzu namiji da kansa zai je dauki mata ya sa ita surkuma mata allura, kuma in banda rashin adalci ba da karancin tsoron Allah ko jahilci ba, yanzu ya kamata yarinya budurwa daga aurenta ka je ka dirka mata allura, ya cuce ki ya gama da ke wallahi, kuma ba mamaki in ba sa'a kika yi da gaske ba, lalle haihuwar ta zo miki ba wallahi. Allah kare ku, je maza 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 ki tafi gurin likita ba sai kin nemi shawarar sa ba, ko ya yadda ko bai yadda ba, buga kudin ki kawai ki tafi ki je ki nemi magani, dan a neman magani ba sai an nemi izinin miji ba, ba zai barki ki mutu a haka ba, ko kuma ki zo ki fada cikin wani yanayi, je ki nemi magani, Allah ya baki lafiya, in ya ce kin yi ki ce eh muna ta addu'a dai, ki samu cikin ki ki kula da shi, Allah ya sa miki albarka, Allah kare mu da karewarsa, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa shawara yake nema, yana neman karatu ne a Madina ko Misra, amma yanzu ya haddace izu 30, shine yake tambaya za su iya daukan shi ko sai ya haddace izu 60.
Kowace makaranta tana da ka'idar ta wajen daukan dalibai, duk makarantun guda biyu da ta Madina da ta Misra ba wanda suka sa sharadin cewa ba za su dauki mutum ba sai haddace Qur'ani. Jami'ar Madina ana daukan wanda bai iya ta da baki ba ma, yanzu kasashen Turawa da wasu kasashe Afirka waɗanda suke basu da ƙarfin musulunci, qalliyatul muslima, basu damu da me ka karanta ba, amma irin kasashe wataƙila kamar irin su Najeriya da su Nijar da wai da sauransu Kamaru, za ga suna Kamaru ma basu tsanantawa sosai, za ga suna so da dan samu ɗan ilimi. Da haka wannan izu 30 da ka haddace ya ishe ka samu jami'an Allah sa da rabanka, amma ina ba da shawara kowace makaranta tana da website ɗinta, akwai sharuɗa da ka'idoji suke shimfidawa, ka je ka duba sharadi da ka'ida, in ka cika insha Allah za a dauke ka, ka bi da addu'a da roƙon Allah ka sa iyayenka su yi ta maka addu'a, za ka samu dacewa, amma lalle ka yi kokari izu 30 ai ya kai ko ina ne a duniya za a iya daukan ka, amma ina ba da shawara ka yi kokari ka kammala ya zama 60, ka zama alaran ma kenan babban mutum, Allah ya maka daraja. Assalamu alaikum.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa dan Allah wai daga shekara nawa ake raba wa yara mata da maza wajen shimfiɗa a matsayin yaushe za a raba musu wace sai sun shekara nawa, sannan kuma yace daga shekara nawa ne kuma ake raba musu daki.
Shekara 10 ne idan za a umarce su da sallah, kamar yadda zuwa hadisin ingantacce muru auladakum bi salati li 70, ko umarci ƴaƴanku da yin sallah suna shekara 7 wa duribun alaiha li 10, ku dake su idan ba su yi sallah ba a shekara 10, ku farriqu bainahum fil madajat, kuma ku raba tsakanin su a shimfiɗa. An ce a raba shimfiɗa za a yi raba daki kenan ai, an ce a raba shimfiɗa to wancan shimfiɗa su daban, wancan yana daki daban, wannan yana daki, ko suna daki daya a raba gadajen su. Amma in mata ne in sun kai wannan shekarun yarinyar cikin shekara 10 ta nan fara girma, a kai ta dakin ta daban dakin maza daban, kar a bar yarinya dan za ga wata shekara 10 ta fara al'ada ai, wata shekara 10 kirjinta ya fara daga, wata sha kaza ta fara girma, dan haka tun suna wannan shekaru 10 za ku raba. In kuma ma da wadata da yalwa suna tashi kawai a raba tsakanin su, indai akwai yalwataccen wuri da zarar yaro an fara raba shimfiɗar sa da ya mace to a raba tsakanin su, ba ma daidai bane a rinka barin suna kwanciya a daki daya, saboda fitintinu da kallace kallace da suke yi da kuma abun da kuke nuna musu da cartoon cartoon da kuke nuna musu suna gani, anan suke koyan dukkan wata tsiya da za su je su aikata. Da ke ba hankali kuma ki yi taka tsantsan, wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai dan Allah akwai addu'ar da za ta dinga yi da za ta kara musu soyayya da zaman lafiya tsakanin su da mijinta?
Ina ki sallah da daddare ki daga hannu ki ce Allah ya kara miki kaunar mijinki, Allah ya sa mijinki ya kaunace ki, shine addu'a. Dama abin da ake nufi da addu'a, ka daga hannu ka ga Allah abin da ake so, wannan fa ta ji dadin aure. wannan ta ji dadin aure, wannan bata da matsala.
Alaikum.
Ka duba tunda muka fara fata wannan malamin amsa tambaya ta fi 200 zuwa 300. Sai yau wata ta ce mana, ta ce wace addu'a za su yi su ƙara soyayya.
Soyayya ba.
To Allah ya sa sauran mata a danshinki. Allah ya taimaka. Na'am.
Wannan take cewa sun samu sabani da mijinta wajen wata biyu bai zo ba. So har mata kai yaransa, yaran da suka haifa sun biyo ta gidansa, amma duk da haka ya ƙi zo. Ta ce kuma idan ta yi istikara sai ta je yaunarsa ta fita a ransa. Ƙaunar shi ta fita a ranta, saboda wai zaluntarta da yake, shi ne take nema da Allah a ba ta shawara.
Ai, dukkan wasu alamu na kurabu ma ai sun tabbata. Na farko ba ci ba sha, har ma kin bar gidansa. Ba ƙarya kika yi ba, ba kya samun ci ba kya samun sha, kin bar gidan shi. Kuma kin yi addu'a akan auren yayi ko kariyo, kina jin ba kya son sa ba kya ƙaunar sa, shikenan sai ki nemi ya sauke miki idan kina ganin cewa kashe auren shi ne fi miki alkhairi. To amma ni ban ma san ya za a iya zauna rayuwar auren da ba ci ba sha ba. Ai, zaman bai zai yi ba, dole ta haƙura kawai ta dawo gidajen iyayenta su ciyar da ita. In kuma za ki yi maleji ki ciyar da kanki, ki shayar da kanki, ki nemi ɗan abin da za ki kula da kanki, dan ƴaƴan naki ki kula da su, kasu to za su kasu wulaƙanta. Shi ma wannan idan kin yi baki laifi ba kuma kin kyauta, Allah miki albarka. Amma dai inda za ki nemi ya sauke miki baki laifi ba ki saba wa Allah ba. Wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita ma an sa ranar aurenta, an kawo kuɗi, amma an kawo kuɗi. To wai sai ta kasance take yawan mafarki akan mijin wanda za ta aura, saurayin nata yana cutar da ita. To shine in ta gaya wa mamanta sai ta ce shaiɗan ne. To shine dai take neman dan Allah a bata shawara, shaiɗan ɗin ne ko kuma dai da matsala.
To da farko dai idan dai ya zamanto mafarkin yana yawan maimaituwa, duk da cewa mafarkin ki ba gaskiya bane ma, amma wasu bayan Allah yana nuna musu wani abin ko a mafarki sai kaga sun ga abin kafin ya faru. Wallahi kina cikin mutanen da Allah yake nuna musu ko a mafarki su ga abin kafin ya faru. Tunda kina taya mafarki akan wannan mutumin kuma har kin samu shakka a cikin lamarinsa, to gaskiya ana ba ki shawara ki dan jinkirta kada a yi auren nan, a ci gaba da yin addu'a. Ko da iyayenki sun ce shedan ne, to ai kokari a kori shedan din, an shi shedan ana koran sa ai. Sai a kokari a yi ta addu'a, a yi ta roƙon Allah. Idan kin daina, alhamdulillah ki aure shi. Idan kin ga ba ki daina ba, to ina jin kamar dai Allah yana dan nuna miki ne cewa akwai matsala a cikin wannan aure. Sai ki kokari ki kiyaye kuma kada ki fada cikin matsala. Allah ya kare mu, Allah ya tsare mu.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ta kasance wai tun kafin ta yi aure sai ta yi wasa da al'aurar ta take samun gamsuwa. To yanzu ma ta yi auren, duk da haka ba ta samun gamsuwa sai ta yi wannan abin. Kusan shekarar ta 10 yanzu kenan da aure. Shine take cewa ya za ta yi.
To Allah ya yi miki wannan masifa. Allah ya yi miki wannan bala'i. Jama'a, mu daga hannu mu mata addu'a wannan baiwar Allah. Gata nan yau shekara 10 ba ta iya gamsuwa tun kafin ta yi aure. Har bayan ta yi aure shekara 10 ba ta iya gamsuwa ta aure, sai ta yi wasa da hannunta a cikin al'auranta. Wannan iya shedanci kenan. Allah kare mu, Allah ya yi miki. Allah ya yi miki, Allah ya yi miki. Kina aikata haram. Wannan shine nakihu yadihi da Annabi ya faɗa a cikin hadisi. Nakihu yadihi, mai auren hannunsa, mai sabulu kenan, mai yin amfani da hannunsa biya bukata. Ko namiji haram ne yayi, mace ma kuma haramun ne ta yi. Ki sani kina cikin fushin Allah, sai ki haƙura da gamsuwar. Tunda jarababbiya ce ke, sai kin yi amfani da hannunki, sai ki gaya wa hannunki saban Allah ne wannan abin ki daina yi. Kuma ina tabbatar miki in kika yi dan Allah kika daina, Allah zai taimake ki, Allah kuma zai miki jagora. Allah ya yi miki wannan masifa.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan ta ce ta samu matsala da ƴan uwanta kusan shekara 23 kenan, irin bajituwa. To har ta kai ta yi hijira ma a yadda ta faɗa. To amma duk sanda ta zo ta kawo musu ziyara, idan ta koma gida sai ta yi kusan rashin lafiya wata uku. In ta sada zumunci kenan kamar take nufi, to shine take nema dan Allah a bata shawara.
To na farko dai ƙauracewan ne bai kamata ba ki ƙaurace ƴan uwanki, duk da cewa baki gaya mana me sababin da yasa kika ƙaurace musu ba. To amma dai alamu yana nuna babu jituwa tsakaninku, kuma akwai matsala. Abu na biyu, wannan abin da yake faruwa, in kika kawo musu ziyara ta musulunci sai kin yi watanni kina jinya, to akwai alamun akwai sihiri nau'i na sammu da sihiri a tsakanin ku sai ki dan daga kafa ki jira sai kin ga kin warke in kin warke kin daina ji bayan addu'o'i sai ki ci gaba da yi amma shari'a ba za ta lazimta miki je ki debo cuta ba a'a wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa asinu inna allaha yuhibbul muhsinin kuma mutane sun kware da sammu da sihiri yanzu dan abu kadan zai shiga tsakanin ku da wani ko da wanci sai aje a tafka sihiri aje a tafka sammu a jefa mutum cikin bala'i da masifa Allah ya kare mu wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan tace wai ta kaddama ce ta barki tsakanin miji da mata har ta kai da ta ci kwalarsa ta shake shi sosai tace wallahi sai ya sake ta shi kuma saboda ya kubuta daga wannan shakar da ta masa yace ya sake ta ba dan yana so ba shine ake tambaya wai mai hukuncin wannan sakin
idan tilasta masa ta yi ya shaku ne ya ji wuyarsa za ta halaka da shi ta gigitar da shi to ya zama wannan saki ne na dole sakin bi ba dan duk wanda aka tilasta masa ba a san sa ba inda ba alkali bane ba yaga yana zalunci to sakin bi ba dan haka ba taka tana nan lafiya kalau tsoran kar ta halakar da kai ne yanzu akwai mutumin da ta so ya sake shi ya sake ta kai mata mallan Allah shiryar da su ne wallahi wannan lokacin halin su wato bai da kyau mallam Allah ya sauye da ta so ya sake ta mallan sai ta je ta danki gaban sa ta kama ta rike tace ko ka bani takarda kun halakar da kai yau to kaga irin wannan saki in yayi ai ba saki ne na radin kansa ba tilasta masa akai sakin biyu ba Allah kiyaye mu
Allah ya saka da alkhairi wannan ma yake cewa wai ita ya sake ta saki daya sai wata ran kuma abiye shiga tsakanin sa sai ya ce mata ya sake ta saki uku to wai yaya sakin kenan yanzu ana da
saki dayan da yayi mata yana nan saki daya saki dayan da yayi mata yana nan saki daya bayan wani lokaci bayan ya dawo da ita kenan sai kuma ya sake cewa ya sake ta saki uku to a yanzu tana da saki biyu akan ta saura mata igiya daya wannan saki uku da ya mata a lokaci guda a shari'a ana daukar sa a matsayin saki daya ne kamar yadda mun shayin bayani a karatu duk namijin da yace ya sake matarsa saki uku saki 10 saki 100 saki 40 saki 50 a lokaci guda fi majlisin wahidin a wurin zama daya to ana daukar sa a matsayin saki daya ne ana daukar sa a matsayin saki daya ne kamar yadda wasu da yawa daga cikin malamai suka rinjayar da wannan fatawa din duk da cewa akwai waɗanda suke ganin sakin da aka yi ya wuce saki daya a lafazi guda din ana iya daukar sa a lissafa shi saboda Umar Allah ya masa rahama ya zartar da sama da saki daya a matsayin haka din bai mai da shi saki daya ba amma a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Sayyidina Abubakar saki uku saki daya ne har da shekarun biyu ma na farkon mulkin Sayyidina Umar saki uku a matsayin saki daya ne to daga baya ne Umar radiyallahu anhu ya ga mutane suna ta wasa da saki ya ga suna wasa da saki shine ya ce to duk wanda ya saki mata sama da saki daya to ta saku so anan malamai suka ce wannan saddu zari'a ne to shi gaba ne ta barna to amma dai zance da yawa daga cikin malamai suka rinjayar idan mutum yawa matarsa saki uku a lokaci guda to ana daukar sa a matsayin saki daya ne wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wallahi tana cikin matsananciyar damuwa bata san yadda za ta yi ba ma bata san yadda za ta yi bayanin damuwar da take ciki ba dan Allah a sata addu'a sannan kuma wace addu'a za ta dinga yi
لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش الكريم wannan shine addu'a da aka rawaito idan mutum yana cikin bakin ciki da damuwa yayi la ilaha illa allah alazim alhalim la ilaha illa huwa rabbul arsh alkarim sannan ki yawaita karatun alqur'ani ki yawaita yin sadaka kuma ki yawaita sallah da daddare insha Allah Allah zai yayi miki Allah ka yayi mana damuwar da take damun mu Allah ka yayi mana wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ko take cewa ta kasance mai aikata sabo ko da yaushe bata jin dadin abin da take aikatawa amma wai ko tayi alƙawari ta daina sai ta sake dawowa tana aikata wannan sabon yanzu komai baya yi mata daidai, duk abubuwan ta sun rikirkice ba sa tafiya daidai, rayuwar ta babu dadi, shine take cewa dan Allah a bata shawara me kamata.
To idan kina da rabo zaki daina, in kina da rabon samun rahmar Allah zaki daina, idan kuma kin ga baki daina ba ki laifi ki koma ki laifi ki koma, wannan ya nuna baki da rabo ne, wataƙila in ba sa'a ba zaki mutu akan wannan masifar. Allah yayi miki abin ki kuka ne ki zubar da hawaye, kuma abin da ke faɗa komai ya lalace, ai tukuna mai ai duk wanda ya rungumi saban Allah yake ta ai ba zai ga daidai a rayuwarsa ba. Wannan alƙawari ne, duk wanda ya rungumi saban Allah, ya rungumi barna, ya rungumi ta'adi, yake yi akai akai zunubi laifi, to ba yanda za a yi ga mai kyau, ba zai ga mai dadi ba, ba za ki ta jin dadin rayuwarki ba. Da haka ki takurawa kanki ki daina aikata wannan abun. Kuma ina jin tsoron ko kin fada cikin mutanen da Allah yake rike su da laifin su da zunubin su har su zo su mutu akan wannan abun. Allah kada ya azurta ki, ko in ce kada Allah ya jefa ki da cikin wannan masifa da zaki zo ki mutu akan laifi. Allah ya kiyaye mu, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take tambaya, wai dan Allah akwai bambanci tsakanin sallar fitowar rana da walha, ko kuma dukan su abu ɗaya ne? Dan Allah ya sake.
Akwai bambanci. Wannan sunanta salatu shuruq, salatu ashuruq, wancan kuma salatu duha. A larabci akwai bambanci, a wasu ma akwai bambanci. Salatu shuruq, sallar fitar rana, ita ce sallar da mutumin ya zauna a wurin ibada, yayi ta zikiri, yayi ta ambaton Allah tabaraka ta'ala dare da rana, yayi ta kiran Allah sai da rana ta fito yana cikin masallaci. Shuruq kenan. Sai sallar raka'a biyu, annabi ya ce yana da sallar san yana ladan haji da umra cikakku, wannan salatu shuruq kenan. To akwai kuma salatu duha, shine sallar walha. Shi kuma salatu duha kamar da Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad rahimahullah, yace salatul awabin hina tarmidu al-fisal, salatul awabin sallar masu komawa zuwa ga Allah kenan, lokacin da ƴaƴan maruka in sun taka kasan yashi sukan ji zafi suna dan daddaga kafofin su, shine lokacin da rana ta dan fara zafi, kamar kace irin karfe 9 ko karfe 10 ko 11 shine lokacin sallar walha. Da haka akwai bambanci tsakanin salatu shuruq da salatu ad-duha. Allah ya azurta mu da yi. Salatu shuruq raka'a biyu ne kadai, salatu ad-duha daga raka'a biyu, hudu, takwas, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa suna zaune da kishiyarta mata samu abin hayya fito fili, mijin ya sallame ta, to bayan lokaci kuma sai ta ita wacce aka saka din ta lallaba mijin da ya dawo da ita, to bayan ta dawo din abin nata ya ƙara lalacewa, ita wacce take yin tambaye kenan, ita da mijin nata abin ya lalace. Sai wata 6 bai zo gidanta ba, ya ce ya tsane ta ma, shine take cewa dan Allah a taimaka mata da addu'ar da za ta dinga yi. Kuma ta ce gaskiya ita fa so take ta kashe auren nan, a dai ba ta shawara. Sannan kuma wai suka je wajen wani malami, shine ya bada hayaki, shine take tambaya wai ya halatta ta yi amfani da shi. Sannan kuma tambayar ta ta ƙarshe take cewa wai ya halatta ita ma ta yi wa kishiyarta ta muguwar addu'a, saboda gaskiya ta cutar da ita sosai.
To Allah ya sauke wannan kam. Dama haka yake a ciki a gidajen mata, sharri da sihiri da sammu. Malam mata sun lalace, bukaye ne kawai suke cin kuɗin su kawai, ba za su kai sadaka masallaci ba, ba za su gina masallaci, ba za su yi aikin Allah ba, amma abun mamaki bokaye za su ci kudin su. Allah ya sauke wannan bala'i, Allah ya sauke wannan masifa. A wannan baiwa Allah an cutar da ita, kuma mai mata addu'a Allah ya kubutar da ita. Ya Allah ka kare ta, Allah ka kubutar da ita. Ya Allah wannan yar uwarmu da ta rubuto takarda, an yi mata sammu, an yi mata sihiri a gidanta na aure, ubangiji Allah ka kare wannan sammu, Allah ka kare wannan sammu. Albarkacin al'umma da suke sauraron mu, albarkacin al'umma da za su ce amin. Ubangiji Allah kare wannan sammu, Allah ka batta ta zauna a cikin gidanta. Kada ka bada dama ga mutumiyar banza wacce take mai sharri ta cutar da ita ta zalunce ta. Abu na biyu, to sihirin da ya fito ya bayyana tun daga halin da kike fadawa ciki, ga mijin ma ya guje ki, ya kaurace miki, kuma ya ce ya tsane ki, baya son ki. Duk lokacin da kaga ana irin zaman aure irin wannan, kuma mutum da kansa ya dawo da matarsa suna zaune babu sababi, babu dalili, ya bude baki ya faɗi irin wannan abun, to an masa sammu, an juyar da tunaninsa, an juyar da hankalinsa, me zaki yi? Sai ki yi abin da shari'a ta ce ki kare sammu. Zaman da zan yi bayanin sai yadda ake kare sammu insha Allah tabaraka ta'ala. Ta tambaya cewa za ta iya sammun ita ma abokiyarta? A'a, ba dai anan ba. Ai to na dauka ku sammu muguwar addu'a, ki mata addu'a Allah shirye da ita. ai ta miki mummunan abu ne, ke ma bai kamata ki mata mummunan abu ba, ki mata addu'a Allah ya raba ki da sharrinta, ki ce ya ubangiji idan ta turo mun Allah ka mayar mata kanta ya kare a kanta, Allah ka kare ni, Allah ka kare ni, ka kare ni da ni da ƴaƴana. Abin da ya tabbata a sunna yanda ake karya sammu, kuma sammun nan jama'a ana yi, ko a kasuwa ma kana yi, kana kasuwanci wani ya ga kana samu sai ya maka sammu, abokinka ma zai maka sammu, a makarantu ma a jami'a an ga kafi cin jarabawa dan uwanka sai ya maka sammu, makoci yana iya makocinsa sammu. Wannan yana faruwa ba wani abu ne bako ba. Yanzu mutane sihiri din nan, tsafi din nan sun maida shi kamar ruwan sha, abu ne mai sauki kawai a gurin, sai mutum ya je gurin boka malamin banza kenan, ya je kai masa kuɗin da bai kai ya kawo ba, ya sa a cutar da dan uwansa a zalunce shi. Wannan ba daidai ba ne, hadari ne abinda karya sammu da sammu an nushra, malamai sun yi bayani bai kamata ba, laifi kan laifi kenan wanda ba daidai ba ne, shine zance ne mafi inganci kar a yi din, shine zance mafi inganci kar a yi. Abinda shari'a ta zo ta yi bayani akan yadda ake karya sihiri shine abuwa kamar haka. Na farko dai mutum zai yi kokari ya gane inda aka binne sihirin, in na binnewa ne, ya gane ina aka binne sihirin, in na binnewa ne, a je a tone shi, yawwa a je a me, a tone shi ko a kone shi ko a tsittsinka shi a lalata shi. Wannan hanya ɗaya ne daga cikin hanyoyin binne sihiri, kuma yawan sihiri binne shi ake yi, kuma ana iya ɗaukar wani part na jikin mutum a je a yi masa wannan sammu ko a yi masa wannan sihiri da shi, yana faruwa. Abu na biyu, akwai addu'o'i da annabi ya karantar, a je a yi, a samu ruwa wanda zai isa a yi wanka, sai a karanta waɗannan surori da ayoyi a ciki, qul ya ayyuhal kafirun, falaki da nasi, qul huwallahu, wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman, har zuwa ƙarshe, wasafati safa, har zuwa ayoyi kamar 10, sannan da ayatul kursiyu da suratul baqara alif lam mim zuwa muflihun da amanar rasulu. A cikin baqara kawai akwai wuri guda 4 ko 3, alif lam mim zuwa muflihun aya 5, ayatul kursiyu wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman da kuma amana rasul, duk a cikin baqara. Wa auhayna ila musa an alqi asak fa idha hiya talqafu ma ya'fikun fa waqa'a alhaq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu as-saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun. Wannan ma ayoyi ne da ake karanta su dan karya sihiri ko lalata sihiri. Qala musa ataquluna lil haqqi لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. إتما آية شد أي كرنتا ودن كريا كولالة سحري. أقول هو الله غافل جدا الناس وأنا ندو أكرنتا سو أشكر روا متي أنا كرنتا ونم باشين سينا موسى روا إذا متي بهذا شيء بيباوا وند إيه ددت وران الله سدت كون في هذا شيء إكرنتا مسا كم متي يبود اللي تافي أنا كرنتا متي ما زي إيه دكانش أجدا سنا أنا magariya, ganyen magariya guda 7, ganyen magariya guda 7, ganyen magariya guda 7, sai a nika su baina hajarai ne tsakanin duwatsu guda 2, ko turmin karfe ko turmin dutse. Wannan kwaya 7 din falle falle ganye na magariya kwaya 7, su za a zuba a cikin wannan ruwa da aka karanta wannan ayoyi da na ambata. Idan an yi wannan to ya za a yi, sai a je a yi wanka da shi. Za a iya sau 1 a rana, za a iya sau 2 a rana, za a iya sau 3 a rana. Yanda ake wankan ba ana wanka ne a ban daki ba, ana wanka ne a cikin daki, mutum ya cire kaya sai dai ya zauna daga shi sai tawul ko gajeren wando, yanda ba wanda yake ganin sai shafe jikinsa kuma ya wanki kansa uku da shi, sannan ya kurba ya sha. Insha Allah ta'ala, kamar yadda zuwa cikin hadisi, duk wanda aka yi mai sammo ko sihiri ya lazumci wannan, to wannan shine kandigarki da karya addu'ar karya sihiri. Suna bugawa kana bugawa, suna ji da tsafi kai kuma kana ji da ayoyin Allah. Dan haka aje a rike wannan zai amfani, saboda ɗaliban ilimi da masu neman ƙarin bayani akwai littafin nan mai kyau, littafin wani addu'a wa ruqa min al-kitabi was sunna, yana da kyau, wani koren littafi mai kama da hisul muslim da duka mai littafin mutum ɗaya ne yayi Allah masa rahama, to a je a nemi wannan littafi sai a je a karanta wannan addu'o'i suna nan da yawa da waɗanda ma ba ambata ba za su taimaka ƙwarai wallahu ta'ala a alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ya kasance idan ana bin shi azumi Ramadan ya ƙare zai rama wannan azumin sannan ya sita Shawwal. So sai ya kasance cuta ta kama shi ana bin shi azumi guda biyu ciwon siga yayi azumin nan amma azumin nan ba zai yi ba. Har yanzu ana bin shi wannan azumin guda biyu shine yake tambaya ya zai yi da su.
Ciyarwa zai yi. Duk wanda yake da ciwon da ba zai bar shi azumi ba sai ya ciyar. Ma ja'ala alaikum fi ddin min harajin millata abikum Ibrahim. Babu wani kunci a cikin wannan addini. Wanda duk ya ga ba zai iya azumi ba yana da ciwon da zai hana shi azumi ya je ya ciyar kawai. Fattaku Allah mastata'tum. Ku ji tsoron Allah iya yadda za ku iya yi wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ta kasance ita da mijinta sun bude islamiya. To ana karɓar kuɗi dai haka har ta tara kuɗi sosai haka sai ta bayar don a gina makaranta kawai sai malaman da mijinta suka rabe kuɗin. Da suka rabe kuɗin makaranta ta watse shine aka ƙara tara kuɗi sai ta daina basu take ba wa mijin nata shi ma sai ya je ya ƙara aure. Shine take cewa wallahi ita fa yanzu baya sauke hakkin aurenta baya iya biya mata bukatunta da na yaranta.
Musamman matun da ya ci kuɗi kan.
Da ya ci kuɗi. Shine yanzu take tara kuɗin ita kaɗai ba ta bashi. Ta ce matsala in dai kaga matsala ta shiga tsakanin su to kuɗi take so ya hana ta. Ta ce yanzu baya ɗaukan nauyin su shinkafa kawai yake kawo musu shinkafa kawai yake kawo musu kuma tana da yara guda uku duk a jami'a suke. To yanzu tana so a gina mata makarantar ma amma ta san in ta tada maganar matsala za a samu shine take neman shawara dan Allah.
To na farko in dai makarantar ta ne ita kadai ba laifi ta tare kudin ta ita kadai. In dai makarantar ta tace ita kadai. Amma idan haduwa suka yi bai halatta ta ci kudi ta tare kudi ta hana daya ba. Bai halatta ba. Da haka dole sai dai da shi sai dai ta rinka cire kasanta ta bashi nashi. Idan kuma nata ne ita kadai to babu laifi in malami ne shi ta rinka biyan sa. Babu laifi. Kuma yana da kyau ta gina makaranta gaskiya abu ne mai kyau ta gina makaranta ta ci gaba da kula da ƴaƴanta. Ina ba da shawara ta ci gaba da zaman aurenta kar ta kashe aurenta. Ai arzikin ta same shi ne ta dalilin auren. Tunda ta faɗa da ita da mijin suka haɗu suka buɗe ainihin makaranta. So akan abun duniya kar su rabu. Tunda kin rike kuɗi ba sai kin kashe aure ba. Kuma me ya damuwar ki tunda baya iya ɗaukan nauyi. Baki kina da iya ɗauka ba kin samu kuɗi ba. Kin samu kuɗi tunda kina makaranta ki ciyar da ƴaƴanki ki ci gaba da zaman aurenki da a ce baki da aure gunda a ce kina da aure. To ta ce kuma wai duk lokacin da aka samu tashin hankali akan kuɗi ne. Ki dan ware masa wani abu ki rinka bashi kawai. Ki ware masa wani abu ko a shekara ko a wata uku ko a wata biyu ko a wata ɗaya. Tunda ana samu har kin samu kuɗin da zaki iya gina makaranta. Kar ki bar mijinki cikin kunci kar ki bar shi cikin matsi. Kuma alamu yana nuna kamar matar ta fi miji ƙarfi. Ta fi shi ƙarfi. To ki dan ware mai wani abu. Ku ci gaba da zaman aurenku kuma kina taimaka masa kuma ki gina makarantarki. Ki buɗe account ɗinki da ke da ƴaƴanki. Ki rabu da shi ko su gina tari kar ki sashi. Dan zai iya miki illa. Allah ya shiryar da mu, Allah ya gane da mu, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita da mijinta da abu ya shiga tsakaninta sai ya ce ya kore ta. Sai ya ce ya kore ta ta tafi gida. To har dai ya mata saki biyu dai akan haka. To shine yanzu korar ƙarshen da yace ta tafi gida sai ta tafi wani gari mai nisa. Shine yace in dai wannan garin ta tafi wallahi shi da ita har abada. Shine take tambaya ya matsayin auren su yake kuma can din ta tafi ya rantsa in dai ta tafi.
Babu damuwa. Na farko dai shi ya kore ki. Shi yace ki tafi. Bai ce miki ga inda zaki je ba da ban sani ba ko ya ce mata ga inda yake so ta je. To na farko dai damun koran mace ba daidai bane gwanda ka maida ita gidansu da kanka. In ba za ka yi ta ba ka gaya wa iyayenta ka ce na ce wance ta dawo baran kawo ta ba amma na ce ta dawo. Wataƙila ta yi wani laifin da za a iya sallamanta na biyu kenan. To kuma ya rantsa ya ce in har wannan gari mai nisa kika tafi a ba shi baki. Shi ma nan ba saki ba ne. Ba saki ba ne barazana ce irin ta maza kawai. Sai ki haƙuri ki dawo inda yake so din ya kore ki namiji mai cikakken mulki kenan. ka duba yayi kora kuma sai inda yake so za a ji kuma kar ka manta ba baya bada ci baya bada sha duk wanda ya kori matarsa a gidansa galiban wallahi baya raka ta da abinci kuma wallahi sai Allah ya tambaye ku in dai ka kori matarka kace tashi ki fita ba ci a kai na sake ki ba to akwai cinta da shanta da larurar asibitin ta da komai nata akan ka kuma ke ma ki sani in ya kore ki ci tashi ki fita to fa akwai auren ki akan shi bi halatta ki fita unguwa ba sai da izinin sa bi halatta ki je ko ina ba sai da izinin shi to amma duk an karya yanzu zai kore ta babu ci babu sha ita ma kuma idan ta tafi za ta tafi yawon ta inda ta ga dama ba tare da ta nemi izinin sa ba ba abin da ya dame ta ba ta neman izinin ta izinin sa ba ta ainihin wato ba sunan shi tuntubar shi to anan gurin idan Allah ya dawo da ke to sai a zauna da shi a ce kana nufin dai ka sake ta ko ki ce da shi kana nufin aure na babu ka sake ni to ba ni shaida sai ya baki shaida ya baki takarda sai ya tabbatar da wannan sake amma in ba haka ba auren ki yana nan bai mutu ba ko da yace baki ba shi ku rike ya ku mata duk waɗannan kalmomi idan miji ya faɗa wa mace ba mutuwar aure bane ba ruwana da ke ba mutuwar aure bane ba saki bane tashi ki bar gidan nan ba saki bane ba ni baki har abada ba saki bane ba watakila baki ba shi har abada yana nufin ta wani abu ne wani bangare ni ke ba matata bace shi ma ba saki bane ba Allah wajaran zama da ke shi ma nan ba saki bane ni ko me zan yi da ke in na zauna da ke na zauna da banza ba saki bane ba duk wani lafazi da namiji zai iya faɗa na barazana tashi ki tafi kar ki saki dawowa gidan nan tattara kayan ki ki bar gidan nan shi ma ba saki bane yaushe ne ne saki idan yace shi wane wane ya sake matarsa wance rana kaza yayi amfani da kalmar at-talaqu kalmar saki to wannan shine tasa ko haka malaman fikihu suka faɗa Allah ya musu rahama na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai mai hukuncin alwalar da safa ita ta ga an zo kawai bai sai ta ga an shafa safan nan an shafa matarwa shin hakan ya halatta ne wai
to yar uwa ki je makaranta ki je makaranta ba ki zuwa karatu amma kin yi kokari yanzu ma tambaye da ke makaranta ne ana iya alwala da safa mutum ya alwalarsa cikakkiya idan ya gama sai kuma ya ainihin wato saka safarsa alwala next alwala da zai ta azhar ko la'asar inda asuba yayi to sai ya alwala akan safarsa sai ya shafa safan kawai ba sai ya cire safar ba dan haka wanda kika ga suna yin haka to sun yi alwala sun dora safar sai kuma next alwala da za su sake ba sai sun cire safa ba ya halatta mace ta yi haka ya halatta namiji ya yi haka wannan ba laifi bane
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah wace addu'a za ta dinga yi wa ƴaƴanta mijinta ya kasance yana da wata mummunan mu'amala kuma ba ta so yaran su yi gadan sa shine take tambaya wace addu'a za ta dinga musu
Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma aslih lana dhurriyyatina Allahumma aslih lana dhurriyyatina Allahumma aslih lana aba'ana wa ummahatina wa auladina duka wadannan addu'o'i ko kuma ki ta sallah da daddare kina roƙon Allah ya Allah ka sa ƴaƴana ka su gaji uban su ya Allah ka sa ƴaƴana ka su gaji uban su kina yi kina ba da sadaka tabbas akwai mazajen da ana zama da su amma wallahi matan ba sa so ƴaƴan su gaji halin uban Allah shirye da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wallahi ita ma mijinta ne harka yake da mata yana mu'amala da mata har sun fi guda takwas kuma tace ya fi karfinta duk yadda ta yi da shi wallahi ba ta iya hana shi shine take tambaya wace addu'a za ta yi Allah ya cire mata ya cire masa wai wannan matan a ran su shi ita ma Allah shi ma Allah ya cire masa su a ran
ita ki ta azumi kina sallah kina sadaka kina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana da tasiri wajen gyara abokin zama ko wajen yin nasara akan duk wani mutum duk abinda mutum yake nema ya tashi da daddare ya gaya wa Allah duk abinda mutum yake nema ya azumi na nafila ya gaya wa Allah duk abinda kike bukata ko fandarin miji ko abokin zama ko kishiya sata azumin nafila litinin da alamis zaki sha mamaki na tausaya miki wannan baiwar Allah mijinki yana neman matan banza kuma yafi karfinki kaga mallan ta faɗi gaskiya yanzu kaga wannan wallahi ba mamaki uwarta ta mutu ubanta ya mutu in ma ta kashe a wurin ba inda za ta kuma mallan wato babu tasku da bakin ciki a ce mace tana zaune da miji yana shan giya ko yana shan kwaya ko yana neman mata babu damuwa da ta wuce irin wannan abu mai mata addu'a Allah ubangiji yayi mata ya Allah ka bata mafita Allah ka bata mafita Allah ka bata mafita amma kar ki kashe auren nan ki ci gaba da hakuri ki ci gaba da dangana kuma zamu ci gaba da yi miki addu'a Allah ubangiji ya yaye miki
wannan take tambaya take cewa wai idan mace za ta yi wankan tsarki dole sai ta tsefa kanta ko da kitsan mai barin ruwa ne ya shiga
akwai sabanin malamai ne akai wasu sun tafi akan lalle sai ta tsefe kanta lalle akwai malaman da suka ce inda za ta yi wankan janaba sai ta kwance gashin ga baki dayansa akwai wannan kaulin kauli na biyu suka ce inda ruwa ya ratsa ga baki daya inda ruwa kin tabbatar zai shiga cikin gashin zai taba kanki gaba daya to wannan ba laifi zaki iya yin haka daga duk wanda kika dauka daidai ne wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa sun yi aure da mijinta watan ta daya sai ya tafi karatu wace kasa ya tafi sai bayan da ya dawo kuma sai suka yi wata shida to shine yanzu wai zai sake komawa ita kuma wallahi ba za ta iya jurewa ba shine kuma ta ce ya ce di yadda za ta yi ta yi shine tace kuma ita a bata shawara bata son ta shiga hakkin auren ta gaskiya ba za ta iya kuma hakura ba
to ai ba wani rantsan da ba wani magana wallahi shi aure da mun na ra'ayi ne fa duk macen da ta je ta aure miji mai yawo ko mai tafiya karatu ai ta san mai ta aura kamar yadda na sha fada injiniya su matsalan waɗannan yan uwan namu mata su fa ba za in zuwa su aikata abu ba za su yi fatawa ba da kin ya kamata duk wacce za ta je ta aure wani nau'in mutum ba mai zama ba sai ki nemi shawaran malamai akwai malaman da suna sauraron ku ku buga ku nemi shawara ko ku turo yanzu duk waɗannan tambayoyin da muke karanta wala ko mace dai ba wanda muka sani ko ina ba mu san su ba amma turowa suke ki rinka neman shawara sai malamai su baki shawara dan kar ki zo ki nadama kuma ki istikhara ki bawa Allah zabi lokacin da zaki aura to ba ku ayin ko daya yanzu kin je kin aure a yawe kin aure tsuntsu kullun yana sama je katan yayi wata daya ya tafi ya share wasu lokuta mai tsawo ya sake dawowa kuma ya ce zai koma kuma kin ce ba za ki iya ba kin har da rantsuwarki dayan bi ne ai ko ya dauke ki ya tafi da ke ya je ya sama miki gida a inda yake ku ci gaba da zaman aure ko kuma ya hakura da abin da yake a can ya zo ya zauna ya ci gaba da zama da ke ko kuma abu na uku ku nemi ku sauke wa junanku kawai wallahi ta'ala alam amma shawara ta a lallaba shi ya dauke ki ya tafi da ke zai fi sauki idan bai zai yi ba idan da yana wata uku ne a sa ya rinka dawowa duk ƙarshen wata ko wata biyu yafi alheri akan ki kashe auren amma fa a ƙarshe idan kin tabbatar ba za ki iya jurewa ba za ki iya cin haƙƙin aure to ki nemi sauƙi miki ya baki takarda kurin ya tafi ya je ta yawo neman kuɗin sa ko karatun sa dan da ya gama in ya dawo kina hanya sai ya dauke ki wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa Allah ya kaura malal lafiya
amin
tace yarinya tace za ta yi aure shine take tambaya wani hidimomi ne suka dace da koyarwa addini da za ta yi a auren nata a bata a gaya mata sannan kuma wani addu'o'i za a yi ranar bikin
to Allah ya saka mata tunda muka fara tambayoyin nan mutum ɗaya ne ya min addu'a a cikin masu yin tambayoyin nan Allah miki albarka naji dadin wannan addu'ar da kika yi muna buƙatar addu'a wallahi yawa muna buƙatar ayi mana addu'a muna kuma roƙo muna fatan za a yi mana dan addu'o'in nan da su ta ce mukan Allah muke rayuwa kuma shi ita addu'ar ita take ba mu damar mu zo mu zauna mu gaya muku abin da za mu gaya muku Allah ya ba mu dace Allah ya karba ko ba ku gaya mana ba ma kun muna addu'a dai mun amsa mun gode kar kuma gobe a zo a yi ta rubutu addu'o'i gaba daya oke injiniya kai kake sau tsallakewa ke nan ba ka so a yi mana addu'a kenan to Allah ya saka da alkhairi mai take cewa bikin yatta mai kamata ka duba mallam mata masu kokari wai za ta yi bikin yatta mai dace da addini na farko ki ba da yarki ga wanda kika yarda da addininsa in dai ba mai addini ba ne ba na ba ki shawara ki miƙa yarki cikin halaka ku yi kokari ku zaba wa ƴaƴanku mazan kwarai salihai na kirki masu addini masu tsoron Allah na ɗaya kenan abu na biyu ki fita hakkinta duk abin da ake na al'ada bai saba shari'a bane sutura da kayan gida da kayan rayuwa da kayan more rayuwa ba laifi ku kyautata mata ba laifi bane dan mutum ya inganta rayuwar sa a gidanta na aure dan ta zauna ta zaman auren amma ku yi iyayen da za ku yi banda alfahari banda ƙarya idan kin yi haka baki saba ba sannan ki zauna da ita ki mata nasiha kamar yadda Ummu Hakim ta yi wa ɗanta ta gaggaya mata abin da ya kamata ta gaya mata ki koya mata yi wa miji biyayya da ladabi ta girmama shi ta mutunta shi ta kimanta shi ta darasta shi sannan kuma wa uba ki dora ta akan ikhlasi da tsoron Allah ki nuna mata ta riƙe Allah shine za su samu nasara a zaman aurenta idan ta saki Allah ta kama bokaye ko ta kama kawaye ta yi asara ta tabe ina miki addu'a Allah ba da lafiya da zaman lafiya a cikin wannan aure da zaki wayarki
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa tana zaune da mijinta ita take rike mai ƴaƴansa kusan su biyar ita ma tana karatu tana HND akwai yarsa ma da take ND ita kuma take diploma yana bawa yar kudin makaranta amma ita matar idan ta ce ya bata kudin mota sai ya ce ai ta je babanta shine haƙƙin karatun sa yake kanta yanzu ma ta ce akwai project sannan yaran sun raina ta sai ta dora abinci ma sai su je su bude tun yana tukunya su diba in yayin in tai magana mijin sai ya ce ai gidan ubansu ne to yanzu dai gashi abin da yana ta damunta shine take cewa a bata shawara
to alamu dai wannan mata ta fada kan miji mai shagoba yaya kenan ya fi fifita yayansa akan matarsa wannan rashin tarbiya ne gaskiya rashin sani ya kamata ne ba daidai bane kuskure ne dangane da karatun mace yana da kyau miji ya dauki nauyin karatun matarsa amma ba dole bane karatunta na boko da za ta yi wannan kyautatawa ne mutuntawa ne miji ya dauki responsibility da nauyin matarsa ta je ta yi karatun boko ko degree ko masters ko phd ko whatever to amma dai ababi na kamala ababi na mutunci na sani ya kamata yana da kyau maza ku dauki nauyin karatun matan ku taimaka musu ku agaza musu amma abin da yake kan namiji na dole abincin ci da sha da harkar aure wannan shine ya zama dole da ilimin ta kuma na addini da za ta san Allah da za ta bauta masa dan bai bata cikin jahilci ba to lokacin da kika zo zaki karatun nan ban san da wace yarjejeniya kuka yi da mijin ba zaki karatu in ya ce ki je ki karatu baban ki dauki nauyin ki kuma baban ki da ki kirji ya ce eh shi zai dauki nauyi da haka mijin ki bai laifi ba dan bai baki kudin mota ba amma ya bawa ƴaƴansa shi yasa ya ce ya bawa ƴaƴansa ki ma ki tabo wajen ubanki ya baki da haka shi bai da interest ne akan karatunki yana ganin karatunkin nan ubanki zai taimaka ko kanki zai taimaka shi bai damu da wannan ba ra'ayinsa ne haka ya ga dama amma a babin kamala a babin mutunci sani ya kamata ya rinka yi miki akwai kunya a ce matarka za ta je makaranta wai ka ce wai ta tafi wai wajen ubanta ya ba ta kudin mota wannan ba daidai bane gaskiya akwai kunya kuma akwai rashin mutunci a ciki kuma aure ai akwai mutunci Allahumma illa idan kun yi yarjejeniya daman babanki ne zai dauki nauyin karatunki to anan fa mijinki bai laifi ba gaskiya sannan kuma yara sun raina ta alamu yana nuna kaman ba ƴaƴanta bane ba ƴaƴan kishiyoyi ne suna ɗebe mata abinci tun kafin ya sauka wato ghairu nazari na inahu kenan wato tun kafin tukunya ta sauka sun cinye to anya ko wannan baya nuna cewa yaran nan kina barin su dan yunwa na'am to amma me hikimar mutum abinci yana kan tukunya ya je ya
ko da ta sauke su dauka
sai okay ba sa jiran a ba su rabon su wannan rashin tarbiya ne rashin mutunci ne rashin sani ya kamata ne kuma karki bari ya kamata ki tsawatar idan yayi magana ki ce to ka zo ka rinka yi musu abincin kana kulawa da su kana taimaka musu
in ya hana ta kudin makaranta sai ya ce mata ai ba hakkinta a kansa wai shine take tsoro wai kuma fa bai taba sakinta ba in ta ce in ya ce ba hakkin nan nata sai ta dauka kamar da
ba haka bane dan mutum ya ce ba hakkinsa akan ki ba yana nufin aure ya mutu bane so wannan dai miji naki akwai matsala gaskiya ki nemi daidaitawa sa da ƴaƴan naki kar ku yi fada da ƴaƴanki ko ƴaƴan mijinki amma dai abin da suke ba daidai bane sai ki tsaya akan tukunyar ki hana kowa ya zai diba ki ce ba za a diba ba sai na gama na raba in suka zo suka kama koka ki bar musu abincin ki ce ku dafa da kanku ke ki ta kanki wannan ba laifi kike ba tunda an shigar da rashin kirki a ciki sai akwai musu ladabi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan tace assalamu alaikum Allah ya saka wa mallan da alkhairi tace wata baiwar Allah ce wai tana da karfin sha'awa in ta nemi mijinta baya iya biya mata bukata sai lokacin da ya ga dama to shine wai har ta kai taje tai lalata da wata wai amma tun lokacin da ta yi nadama take tuba shine take cewa me za ta yi Allah ya karbi tubanta
to sai ki ta sallah kina ta addu'a kina sadaka kina salatin annabi kina komawa ga Allah Allah zai yafe miki tunda kina cikin larura ne ba wai na halatta miki abin da kika yi bane amma dai baki kyauta ba lalacewar take har ta kai ki dai ki samu irin ɓoki mace ki lalata da ita wannan wani irin rashin hankali ne wannan wani irin rashin sani ya kamata ne wannan ba daidai bane kuskure ne gaskiya I hope ina fatan kuma ina roƙon Allah ya baki kariya da kariyarsa sannan kuma magana ta Allah malam mijinta bai da kirki shi ma ba shi da kirki tunda indai har mata ka za su shiga cikin wannan yanayi baka kula da ita ka zalunce ta ka shiga hakkinta da ki je ki wannan fa gwanda ki nemi ya sauke miki ki je ki wani sabon auren shi yafi alheri kar ki sake zuwa ki maimaita wannan kazanta zinace kuma haramun ne
Allah ya saka da alkhairi wannan tace wai mai halaccin zama da mazinaci tace wallahi tunda ta auri mijinta ta gano mazinaci ne tace in za ta wanke mai kaya sai ta ga receipt na hotel wai hace mata yake ai shi ba da musulmai wai yake alaka ba yana ganin kamar ba laifi bane da condom da waye da ta saba gani har take cewa kuma su a cikin wanda yake nema din har sun samu lambar wayarta wai har bidiyo suke tura mata na lalatar da suke da mijin nata wallahi wai shine yake da ta gaya bata gaya masa ba wai shine take da ta gaya masa sai yake ce mata wai ta canza layi wai ta canza layin waya tace kuma ta je asibiti an ce tana da infection har likitocin faɗa mata gaya mata suke wai ko mene mene mata ke ko biye biyan maza take yi in aka yi maganin baya warkewa shine take neman a bata addu'a
to wannan Allah ubangiji ka yaye mata ita ma mu da gano mata addu'a ya ubangiji ka bata mafita Allah ka bata mafita Allah ka bata mafita Allah ka kubutar da ita wannan yar uwa da ta shiga wannan yanayi Allah ka yaye mata ka ji ma wai shi alfahari yake wai shi da arna ma yake alaka me arna kenan wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato shi yasa kullun ina fada a karatu wani wata rana yake cewa wai malam wai idan kana karatu maganganun da kake fada din nan wai a ina kake jin su ne to ga sunan ai duk wanda zai ji fatawa ta mutane indai za a bugo maka ka saurara kuma za a rubuto ka karanta ba abin da ba za ka ji ba a kasan nan yanzu wannan mala hankali zai dauka miji yana zina zinan ma baya koyewa wai har ma yana gaya wa matarsa wai shi da arna yake alaka wai kuma wai baya jin cewa yana laifi wannan wani irin jahilin mutum ne wannan kuma ga ciwo ya sa mata tana ta fama da infection likitocin da take zuwa wajen suna ce mata wai ko tana biye-biye baiwa Allah innocent an zarge ta ba laifin ta ba mijinta ne mai neman matan banza kuma suna kiranta su zage ta ci mutunci kuma wai mijin wai abinda zai iya yi shine ce mata wai me wai ta canja waiwaya wai ta canja layi ina baki shawara gaskiya ko dai wannan mijin nake daina ko kuma ku rabu da shi kuran ki nemi ya sauke miki ba shi kadai bane namiji wallahi in Allah ya sa da zamu miki addu'a Allah sai ya baki miji ba shi ba amma nan kazamin mutum kazami kazantaccen mutum wannan mijin nake ba mutumin kirki bane ba gaskiya inda yadda zaki ya daina ki in babu kuma inda yadda zaki in kin ga akwai fita dan lamarin ku kuma sai a hankali in kin ga da lamarin fita ki kashe auren nan da ki zauna da wannan kazamin mutum wannan mazinaci ya je debo miki bala'i ya debo miki masifa to ai ga ma dalilin ki kashe auren tunda ya sa miki ciwo gashi nan kina ta fama da zubar da abubuwa infection ya kama ki kashe auren burus Allah ya ki binne shi a kabari ki rabu da shi yawa Allah zai baki wani ba shi ba amma in za a yi masa wa'azi ya gyara wannan abu ne mai kyau wallahu ta'ala alam
Allah saka da alkhairi wannan ita ma irin wannan matsalar ce tace mijinta wallahi mun neman mata ne ta ce har ƴaƴan makota yake nema, kuma in ta nuna ɓacin ranta wallahi har dukanta yake ya kore ta gidansu, su kuma iyayenta sai su ce wai ta yi haƙuri ta zauna saboda ƴaƴanta. Wallahi shi ne ita ma take neman a ba ta shawara.
Yanzu kaga irin wannan wato ni wato injiniya abin da nake faɗa shi ne wallahi wasu iyayen ni na rasa wani irin tunani ne da su wallahi. Yanzu mutum ya ɗauki ƴarsa ya kai ta gidan wani mai neman mata, kai yanzu kana jin Allah ba zai tambaye ka a kiyama ba ka je ka aurar da ƴarka auren dole ga mai neman mata? Abu na biyu, ka ɗauki ƴarka ka kai ta gurin mai dukanta, kai baka dake ta ba, ta balaga ta girma da ƴaƴanta yana dukanta, kuma wai ka dawo da wace aya da wani hadisi zaka ce ta je ta yi haƙuri? ƴaƴan ba za ku riƙe su ba? Ayan Allah zai ba su yi, in ta mutu ƴaƴan ba za su rayu ba? Wallahi wata fatawar ma sai ka rasa me ma zaka ce a cikin wannan abun wallahi. Wannan abu ya munana, baiwa Allah kina cikin masifa, Allah ya yi miki, Allah ya baki mafita, amma dai din ni din ma ina gaya miki kamar yadda iyayen suke gaya miki, idan da yanda zaki iya gyara mijin nan ya daina neman matan nan to ki bi, idan ke ce kike da matsala gyara matsalarki, sannan kuma ki daina bari ya dake ki, da yazo zai dake ki ki fulla da gudu ki gudu, ko ki shiga daki ki saka sakata, kar ki bari ya ta dukanki, ga neman mata ga duka. Amma in kika nemi auren nan ya mutu baki saba Allah ba, duka wannan yau dai mun kashe aure guda nawa muka kashe ne a gurin to ai abin ya kai ba, wato ba akwai abin da ba yanda zaka yi, dole ka ce a kashe auren nan a dolen dole. Ni ban ga dalilin da mutum zai zo yana saban Allah yana zunubi an haƙura ana zama da shi ba, kuma an yi mai magana ya daki mutum ba, babu wani dalili. Allah ya yi miki, Allah ya kubutar da ki, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai shin da gaske ne in dai mace tana aiki wai an ce miji kai mata sutura da na yaranta, kawai abinci da sabulu zai bata, da duk wasu buƙatunta da na yaranta wai ita za ta?
Ba da gaske bane ba, son zuciya ne kawai, ba da gaske bane. Ku kula da wani abu guda, duk namijin da ya bawa matarsa dama ta je ta yi aiki, to wannan damar ya bata aikin nan nata ne, kudin nan nata ne, kuma bai dauke ba a dauke masa nauyin ci da sha da kulawa ba, ba a dauke ba. Idan matarka miliyan 100 take dauka, har yanzu matarka ce kai zaka bata abinci, kai zaka bata sutura, kai zaka bata kaza, Allahumma illa in ita ta ga ya kamata ta taimaka maka ta agaza maka, wannan babu laifi, za ta iya taimaka maka, za kuma ta iya agaza maka, wannan ba laifi bane. Dan haka wannan magana ce an mace wai tana aiki wai nauyinta ya sauka akan mijinta, wannan ba haka bane, ba karatu bane, ba aya bane, ba hadisi bane ba. Ku ci gaba da kulawa da matanku, kuma ku taimaka musu je su yi aikin, su samu abin da za su rufa asirin kansu, taimaki yayansu. Bincike ma ya nuna ma yawayawan aikin mace ma albashin ma tare da mijin ake cinyewa, yawayawan ma tare da shi ake cinyewa, Allahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take tambaya, take cewa wai dan Allah alfarmar mutuwar daren juma'a daga wani lokaci take farawa zuwa wani lokaci da ake cewa mutum ya mutu ranar juma'a da daren yaushe ne?
Malamai sun sabani dangane da daren juma'a din nan, wasu na ganin matsalar ta biyo farko ne daga shin dare ne yake fara zuwa sai rana, ko ko rana ne take zuwa sai dare? Yanzu yau ba juma'a ba, yanzu ai da daddare muke, ai mun yi sallar magriba, mun yi sallar isha'i, to yanzu wannan daren da muke ciki dare ne na juma'a ko kuma daren asabar ne? Da yawan malamai sun tafi akan cewa dare ne yake zuwa sannan sai rana ta zo, to kenan daren juma'a, ran alhamis da daddare shine daren juma'a. Yanzu wannan daren da muke ciki yanzu daren yana bin wato ya asabar ta fara daren asabar kenan, gobe ne asabar, to yanzu muna daren asabar kenan. Ina fata ana fahimta. To duk wata alfarma da aka faɗa, kamar yanzu a ce wani ya mutu ranar juma'a ko ya mutu daren juma'a, in ya mutu ran alhamis da daddare kenan, idan mun tafi akan wannan kaulin. Shi yasa zaka ga ko lissafin azumi idan aka zo yi za a ce ɗaya ga Ramadan, ai zaka ga ana fara yin tarawih tun yaushe? Idan yau an ce an ga wata, zai ga wasu sun fara yin tarawih, saboda sai ka buga lissafin sai ka ga ya baka 29 daidai, kuma zai wahala idan har idan har ba shi dare ne yake fara zuwa ba, to kaga mutane idan an yi sallah ranar da aka ce misalin yau ne sallah, to kaga ai ana bin bashin dare ɗaya kenan. Yau da haka dare ne yake fara zuwa kafin me, kafin yini. Amma fa wannan wani kauli ne na malamai, ba mamaki kuma ku tambayi wani malamin kuma yayi wani bayanin wanda ba wannan wanda nayi ba. Ilimi yana da yawa ko gini, Allahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta baya barin ta fita zuwa unguwa, to daren da ya bata kamar za ta je wani gida guda daya sai ta biya ta je kamar gidaje biyar haka, shine suke tambaya laifi ne?
A'a, ba anan ba ni kan za mu wannan fatawar, ni ba zan bada wannan rashin gaskiyar ba. Ko da wasa baya barin ki je unguwa, mijinki ne ke, kika san yadda ke zama da shi, yana hakuri da kiyawa kan wasu abubuwa, kima ki hakuri da shi akan wasu abubuwa, duk da ya tauye ki ya shiga hakin ki. Amma in yace gida ɗaya zaki je, wannan shine kamala, shine mutunci. In kika shiga na uku, na hudu, na biyar, sai Allah ya tambaye ki, kuma sai Allah ya kama ki, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ƴar uwarta ce take cikin matsala kusan shekaru, idan lokacin sallah yayi bai kawai sai ta ji kasala, ba ta iya yi ne dai haka, tana iya yin sallah amma dai in azumi ya zo tai ta rashin lafiya. To shine ake tunanin ko isko kai ne, wai kuma in an yi ruqiya ba a ganin wani alama, shine yarinya har zama take tai ta kuka, wai tana cewa ko ita ba musulma bace, anya ko ita musulma ce, shine suke neman a basu shawara.
Gaskiya dai wannan kam ya fi kusa da shedanu din suke tare da ita, ya fi kusa da shedanu. Shedanun na kima mutanen banza ne sosai, inda ba sa barin ki sallah, ba sa barin ki ki azumi, wannan ya nuna ba na kirki bane ba gaskiya. Hakan dai za ku dage ku ta neman malamai na sunna da suka san ya ake magance irin wannan matsaloli, ku je ku ta neman magani, ina miki albishir za ki warke. Kuma insha Allah kike musulma ne, ki daina makuka. Ai wannan kukan da kike yi ma ai imanin kenan ai. Da haka a hakan ba kya so, ba kya jin daɗin, a hakan za ki daure ki ta sallar, a hakan za ki daure ki ta azumin. Idan ciwon ya yi tsanani azumin ba zai yi ba, ki sha ki ciyar, ba komai, addini sauƙi ne da shi, babu takurawa. Lokacin sallah kuma ki daure ba kya so ɗin ki je ki sallar a haka. Duk wanda ma yake yin azumi ya dole yake yin azumi, muna so mu sha ruwa amma ba za mu sha ba, sai mu daure mu hana. Hakan za ki tai, kuma insha Allah kike musulma ce, karki da mu, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa Allah ya saka malam da alkhairi, ta kasance ta yi an mata aiki kamar an mata tiyata ne a asibiti, lokacin da ta zo haihuwa shine ta bada kwanakin ta waiwa kishiyar ta tsawon wata biyu da kwana goma. To da ta gama wannan kwanakin da ta warke, sai ta ce wai a biya ta kwananta. Da aka da ta ce a biya ta kwananta, sai mijin ya mata shiru. To sai ta ce sai ya mata shiru, wai har ta kai sai ta ce mata ya je ta kwanan a can. Shine har aka shekara guda, ta ga kuma ba za ta iya jurewa ba, ta yi masa magana ya kulata, ta je ta yi masa Allah ya isa ita da kishiyar. Shine take cewa mai hukuncin haka.
Ke ma dai ina ga kina da shegen san zuciya da rashin gaskiya a cikin sha'aninki. Yanzu mutum ya je kwanta a asibiti, aka miki tiyata, baki da lafiya, ki ɗauki kwanaki ki baya wa abokiyarki, ke fa kika ce bada kwanakin ki kai, an taɓa kyauta an kwace? Baki da hujja, baki da daidai, mijinki ya fi ki gaskiya a nan.
Mijin ne ya bada kwanakin.
Ban gane ba ma. Kamar yaya?
Kamar ba ita ta bada kwanakin ba.
Ah, to naji, to naji.
Mijin ne ya bada kwanakin.
To ai shi kwana ba hakkin miji bane. Yaya mutum zai ɗauki abin da ba hakkin sai bayar ba? Ka ɗauki hular da ba taka ba ka bayar? Ka ɗauki mutum da ba taka ba ka bayar? Duk matar da mijinta ya ɗauki kwanan ta ya ba wata, ya rena mata hankali, ba hakkinsa bane kwata-kwata, ba hakkin miji bane kwana. Shi kam zuwa zai hakkin mace ce, shi yasa ita take mutsalaba, in bai zo da wuri ba ta faɗa, in ya fita da wuri ta yi magana. Amma magana cewa ya ɗauki kwananta ya bayar, wannan ba daidai bane ba. To ai mana afuwa, ni ɗazun na ɗauka ita ce ta ba wa kishiyar kwananta, ta ce tunda ban da lafiya ki je ki riƙe miji. To wannan tana da dama ta yi haƙƙinta ne, kamar yadda Nana Sauda ta ɗauki kwanakinta ta ba wa Aisha. Yanzu inda haƙƙin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam kwanan, ko da yake shi manzon Allah hukuncinsa daban ne akan wannan, to kaga ai amma yana koya wa al'umma ne su koya Nana Sauda ita da kanta ta dauki kwananta ta ba Aisha kaga ai annabi ya ce zai sauke wa Nana Sauda ya rabu da ita saboda shekarun ta ce a a tana so ta mutu karkashin sa amma sai ta dauki kwanikin kaga wannan yana nuna ashe haƙƙin kwana haƙƙin mace ne ba haƙƙin namiji bane dan haka maza ku daina tasarrufi ko mutum ya ga dama ya dauki kwana ya ba wanci wannan zalunci ne ba daidai bane kuskure ne kuma daga nan nake fahimtan cewa tunda tace a biya ta kwanakinta to bata saba wa Allah ba tayi daidai lalle a biya ta kwanakinta to kuma yanzu gashi ya zuciya ya tafi ya shekara
kai magana wai sai tace wai shi yake da tayi kishi magana sai kishi tace wai shi yake ya dawo
a to sun hadu sun zama zalimai wannan Allah ya san take Allah ya sa ta ci in ba su tuba ba Allah ya sa mijinki ya jiye ji tsoron Allah ya dawo mijinki ya cuce ki mijinki ya zalunce ki mijinki ya shiga hakinki mijin da ya kaurace wa mata sai koma dakin kishiya ita kuma ita ma kishiya inji mata algunguma inji ku da fada ki je ki rike mijin da ba hakkinki bane wannan kwanakin ki je ki ta kwana da miji ya zo bara ki gaya masa gaskiya ba yaji tsoron Allah ba haka wasu matan suke da munafurcin tsiya da rashin gaskiya wallahi miji ya zo ya ta rashin gaskiya a dakinki kina goyen bayan sa ke ma wata rana za a zo a auro wata ya tafka miki tsiyar zaki ji zafi da dacin da wace yar uwar ki ta ji sun cuce ki sun shiga hakkinki sun ainihin wato cutar da ke yana ba da shawara a kai wannan magana ga iyaye idan ba za su iya ba a kai ga alkali alkali zai muku hukunci lalle bai kyauta ba yayi laifi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma mijinta baya kula ta sai dai kishiyarta wai saboda mahaifiyarsa ba ta son ta tafi son waccan abokiyar zaman ta ta to ba ita abinda kawai yake bata abinci da sutura amma wani haƙƙin aure tace ta manta rabin da ya sauke mata haƙƙin aure shine take neman shawara
tare da wannan kaga wannan mazalunci ne wallahi daga mijin har mahaifiyar duk zalumai ne wallahi Allah ya sauke wallahi wato shi yasa wallahi nake cewa wato in kana jin abubuwan da suke faruwa a cikin gidajen mu na musulmi Hausa fulani irin abubuwan da muke aikata abin zai baka mamaki wallahi yanzu ka duba wannan an hade mata baki ta ma manta kawai sai dai a bata ci da sha mijinki ya zalunce ki kema kuma mahaifiyar mijinki ita ma ta zalunce ki kai kuma tunda baka son ta ka sallame ta mana baka santa baka kwana ka tarawa kanka bala'i ka tarawa kanka masifa ka ajiye mace sai dai ka ciyar da ita ka shayar da ita baka zuwa ito fa iyaye ba a musu da'a kan san zuciya fa dan mahaifiyar ka ta nuna ba ta son matarka sai ka sake ta tunda baka so amma ta hana ka je ka sauke hakkin Allah akan matarka wannan daidai ne ba daidai bane kuskure ne so in da ki ta hakuri ki zaman ƴaƴanki ki je ki tai shi ma dai wannan dai auren nan da ba dan ba kam ga mata a kashe shi a huta wallahi kware da gaske akwai abin da ni dai ban san baya za a ce to sai dai a kai shi ga alkali a kai shi ga malamai a kai shi ga alkali ko a kira wani malamin da aka ga ya yarda da shi a hada su shi ya masa nasiha wata kila ta hanyar lalama gyara wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah wai tana son ta san haƙƙin mijinta akan ta sannan kuma haƙƙin mijin akan ta da kuma haƙƙin ta akan mijinta
to wannan ai karatu ne mai yawa amma dai a takaicen takaicewa ina jin imani ne ya dauke ki Allah ya baki ikon bin mijinki haƙƙin mijinki akan ki abinda yake na dole ki masa da'a ki masa biyayya kuma ki kula da duk haƙƙin ƴaƴansa da kulawa da su ki kula da gida ki gyara gida sannan ki tsare masa mutuncin kike ki tsare masa mutuncin kike kar ki bari wani ya je alaka da ke ki bashi abin da zai ci tunda ya da kawo a dafa masa kenan a mutunta masa iyayensa tunda su suka haifa miki shi sannan ki kula masa da arzikin sa duk wannan hakokin mijinki ne akan akan ki idan bashi da lafiya ki kula da shi ki taimaka masa kamar da Nana Aisha ta ci gaba da kulawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ya rasu a gidanta idan ya shiga bikin ciki ki faranta masa in ya nemi shawara ki ba shi shawara ta kwarai idan kuma ya ce zai aure baki da haƙƙi ki hana shi saboda abin da yake so ya ji dadi sai ki taimake shi dan ya ji dadin haƙƙin ki akan sa ya baki ci ya baki sha ya baki wurin zama ya kula miki da rayuwarki da addinin ki daidai gwargwado sannan kuma ya kula miki da mutuncin iyayenki da ƴan uwanki da abokanan ki ma kamar yadda manzo Allah ke kulawa da abokanan na Khadija yana kyautata musu yana kuma faranta musu sannan ya baki ilimi, sannan ya kula da dukkan abin da zai bata miki kariyayi, abin da zai faranta miki kuma ya gayyato miki shi. Duk da cewa ba za a ce duk abin da zai bata miki kariyayi ba, dan ku sai ku ce kishiya ta bata muku ba ku san ai aure. To banda wannan. Yawwa, wannan kuma wani abu ne na daban. Zai iya yiwa ki ji bacin rai ba kiya so, amma Allah ya halatta masa, to anan gurin zamu lura da hakkin Allah ne ba hakkin ki ba. Wannan dai sune a takeice kuma cikin fatawoyinmu da karatukanmu. Zamu yi ta bayani akan hakokin maza akan mata, da hakokin mata akan maza. Kusan duk fatawoyin ma da muke yi bayani akan hakkin namiji akan mata, da mata akan namiji, nan ya kamata mu dakata ina gani, saboda yanayi na lokaci insha Allah. Sauran sai a ba su hakuri, sai zaman mu na gaba in Allah ya so ya yarda. Sai dai akwai wani sako kuma sai a faɗa, wallahu ta'ala alam.
To masu sauraro, duka-duka anan shirin ya zo ƙarshe. Insha Allah yanzu za a bude group ga masu turo tambayoyi, sannan masu turowa ta Facebook ma za su iya turowa, da wanda suke turowa ta TikTok. Sai masu addu'o'i malam da suke ta tambaya a yi masa addu'a matsanancin halin da ake ciki da sauransu. Ina ga sai malam ya rufe da addu'a.
Muna fatan na farko dai muna ba ku hakuri masu tambayoyin nan, saboda yawan su ba za mu iya amsa su gaba ɗaya ba. Gaskiya mun yi ta kokari, muna yi da wuri, kuma wani abu yana buƙatar bayani da jawabi, kuma wasu matsaloli ne na rayuwar aure, dole sai mun kokari mu warware su, kuma ana ba da shawarwari. Fatan mu Allah ba mu lafiya da za mu iya yin wannan abun, sannan ku kuma Allah ba ku hakurin jurewa. Na san ana bin mu bashin tambayoyi, yanzu sun kai ɗaruruka a gaban mu, kuma na san idan an buɗe group ɗin kuma za a dada turo wasu. Sai ku yi ta hakuri kuna bibiyar mu insha Allah a cikin shafukanmu da fejijikanmu da muke yi, kuma muna ɗora wannan fatawoyi a cikin YouTube ɗinmu insha Allah. Za a iya shiga, duk wata tambaya ta kubuce mata ko aka amsa ba ta gari, ko wani abu ga fejinmu na Facebook, ga YouTube ɗinmu nan, duk za a iya shiga, za a iya samun su insha Allah ta'ala, don a samu ƙaruwa. Allah ya ƙarar da mu. Wadanda suka aiko mana suna da tambayoyi, muna fatan Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya musu buƙatunsu. Suna da addu'o'i, Allah ya biya musu buƙatunsu. Ya Allah ka yaye mana musifin da muke ciki, Allah ka takaita mana hauhawan farashi da tsadar rayuwa, Allah matsin da muke ciki Allah ka takaice mana, Allah ka bamu yalwa, ka inganta mana rayuwa, ka rufa mana asiri, ka jikan iyayenmu, ka jikan magabatanmu, ka girmama mu, ka mutunta mu, ka kimanta mu. Allah ka samu gama da duniya lafiya, Allah ka sa aljanna ce makomarmu. Halin da iyayenmu mata suke ciki, kamar yadda suke ta rubuto mana a wannan shafuffuka namu, ya Ubangiji ka duba sha'aninsu, ka takaice wannan matsaloli. Wannan fatawoyi da muke ba su, da shawarwari da muke ba su, Allah ka sa musu albarka a ciki, Allah ka sa su zama dalilin gyara aurarrakin mutane da gidajensu, Allah kuma ka ba wa kowa adalci tsakanin mazan da matan gaba daya. Ka shirya mu, ka shirya 'ya'yanmu, ka shirya zuri'armu, ka ba mu abin da za mu rayu, ka tsare mana mutuncinmu, ka kare mana darajar mu, ka sa aljanna ce makomar mu. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.